السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلو أنا الرجوم تأتي وجوزا المحرم سليل علي أعوذ بالله سليل علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيوة أنا أصبر hakanan a ayoyi da dama Allah subhanahu wataala shi kan wadannan ayoyi yake wajabta aji Allah aji manzo sallallahu alaihi wasallama din Allah shine riko da abin da Qur'ani yazo da shi din manzo shine riko da abin da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar asasi na uku wanda shine aji son rai da din shari'ar da Allah subhanahu wa ta'ala ya shirkida ayoyi masu yawa su ma sun asasa mana da wannan asasi daga cikin wadannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala tattabi il hawa fa yudillaka an sabilillah innal ladina yudilluna an sabilillah lahum azabun shadid. Allah subhanahu wa ta'ala yake kada ka kuskura ka ji son zuciyarka kana ganin ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fada ga abin da manzo ya fada ka kauce musu saboda din wani son zuciyarka fun dillata an sabilillah son zuciyarka zai bacce kai daga hanyar Allah subhanahu wataala wadanda kuma suka bata daga hanyar Allah subhanahu wataala lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani a gobe kiyama. A wata aya Allah subhanahu wataala yake cewa afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi shawa. A wannan ayi Allah subhanahu wataala yace wanda ya mayar da son zuciyarsa shine abin bautansa, ma'ana yana bautawa son zuciyarsa ne. Idan Allah yace kaza, manzo yace kaza, in bai dace da ko yayi daidai da son zuciyarsa ba zai ji umarnin Allah ba zai ji umarnin manzo sallallahu alaihi wasallama ba. Saboda haka ya mayar da zuciyarsa ko son zuciyarsa shine abin bautansa, son zuciyarsa yake bautawa ba Allah subhanahu wataala yake bautawa ba. Saboda baya karban umarnin Allah, baya karban umarnin manzo, sai dai umarnin da sun zuciyarsa ya bashi. Allah subhanahu wataala yake wa adallahu Allahu ala ilm, sun zuciyarsa ya fadda shi hidda ya san wannan abu bata ne, wannan abin ya san bata ne, amma kuma yake jin son zuciyarsa, yake barin umarnin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama. Wa katama ala sam'ihi wa qalbi, Allah subhanahu wataala sakamakon son zuciyarsa da yake ji ba Allah ba ba manzo ba, Allah subhanahu wataala sai ya toshe masa jinsa da kuma zuciyarsa. In aka gaya masa gaskiya daga Qur'ani ko hadisi sai ya kauda kai, baya jinsa ya fahimce shi yayi aiki da shi, sai dai yayi aiki da abin da ransa ya rada masa. Allah kuma ya toshe zuciyar shiriya da hasken imani baya iya shiga cikin zuciya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa, Allah subhanahu wataala yace idansa kuma sai ya sanya wa idanunsa gisha, abin da yake rike da idanun baya iya ganin gaskiya. Allah subhanahu wataala a wasu aya yake cewa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alayhi wakila. A wasu aya yake cewa wa man adallu mimman yattabi'u hawahu bighairi hudan min Allah, babu wanda yake wanda yake jin son zuciyarsa bata, wanda yake jin son zuciyarsa yake barin umarnin Allah da manzo, babu wanda ya kai shi bata. Zuwa ayoyi masu yawan gaske wadanda suke nuna mana wajabci ajiye son zuciyarka ka bi abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa, manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗe shi a hadisansa. Wadannan su ne asasi guda uku: bin littafin Allah, bin sunnar manzo, da kuma bin shari'a ko kuma gabatar da shari'a a lokacin da suka yi karauta hankalinka. Za ka ajiye hankalinka ka bi shari'a. Wasu abubuwa guda bakwai da suka fito karkashin waɗannan asasi guda uku: abu na farko shi ne kayi itikadin, kayi imanin cewa a cikin wannan al'umma babu ma'asumi sai manzo sallallahu alaihi wasallama. A wannan al'umma ka babu wanda baya kuskure, baya sabo, shi ma'asumi ne, baya aikata zunubi sai manzo sallallahu alaihi wasallama. An gane? Saboda annabawa su ma'asumai ne, su kuma manzo sallallahu alaihi wasallama shi ne mafificin annabawa. Saboda haka shi kadai ne ma'asumi, shi ya sa jinsa ya zamanto wajibi ne, saboda shi baya kuskure, duk abin da ya faɗa da duk abin da ya aikata yana aikata shi ne da umarnin Allah da wahayi, baya kuskure. Saboda haka duk wanda ya kaucewa wannan far'i to baya daga cikin waɗanda suke ahadu sunna ma'ana yayi shawo wasu yace su ma masumai ne bayan manzo a cikin wannan al'umma akwai wani masu ne abu na biyu kuma shine girmama sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma imani cewa gabaki ɗayan su salihan mutane ne wadanda dirikin da ya kasance a tsakanin su kowanne yana yin sa ne ko kuma hakan ya kasance da tawili ne karbatse daga gare su saboda Allah subhanahu wataala ya yi su a cikin Qur'ani ya ce musu radiyallahu anhum wa radu an ya musu alƙawari shiga aljanna ya ce ma kai gabaki ɗayan su yan aljanna ne inda yake cewa wa kullan wa'adallahu alhusna sannan kuma Allah yayi musu shedan yaki yakin da suka zo suka yi a tsakanin su wannan ba zai cire musu imani ba zai rage musu matsayin su da darajar su da Allah subhanahu wataala a ayoyi masu yawa ya ba su shi ba saboda Allah subhanahu wataala ya san da waɗannan abubuwan za su zo su kasance ya saukar da ayoyin da suke yaban su a cikin Qur'ani dan ba zai yi ka ce Allah ai bai san da haka zai zo ya kasance na yakan junan su ba har shi yasa ya yi su wannan ka nuna Allah subhanahu wataala bai san abin da zai zo ya kasance a nan gaba ba wannan kuwa kafirci ne kararansa Allah subhanahu wataala ya san abin da ya gabata ya san kuma abin da zai zo a nan gaba domin haka za ka tafi a kan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama mutanen kirki ne salihai ne haka suke kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yarda su sannan duk abin da ya kasance tsakanin su na rashin fahimtar juna kowanne yana da tawili yana da dalili kamar yadda Allah subhanahu wataala ya tabbatar a cikin Qur'ani yake cewa wa in ta'ifatani minal mu'minina iktasalu ya tabbatar musu da sifa ta imani duk da sun yaki juna yace wa in ta'ifatani minal mu'minina iktasalu fa aslihu bainahuma abu na uku shine za ka tafi a kan matan manzo sallallahu alaihi wasallama iyaye ne na mu'minai matan manzo iyayenka ne saboda Allah subhanahu wataala ya yarda su ya tabbatar da cewa su iyaye ne na mu'minai a cikin Qur'ani inda yake cewa annabiu aula minal mu'minina annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum Allah subhanahu wataala yake matan manzo sallallahu alaihi wasallama iyaye ne na mu'minai saboda haka zaka girmama su zaka dauki cewa su iyayenka ne kamar yadda ba za ka iya la'anta ko zagin mahaifiyar da wacce ta aibe ka ba to haka nan ba za ka iya gayawa sai daga cikin matan manzo sallallahu alaihi wasallama mummunan magana ko la'anta ko zagi da makamancin wannan ba wannan zai fitar da kai a jerin waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake su ne za su tsira wato ahlus sunna kar a je a manta a lokacin da na fi ahlus sunna a san suwa na ke nufi abu na hudu shine za ka yi imani cewa ahlul baitin da Allah subhanahu wataala ya bayyana a cikin Qur'ani su ne dangin manzo sallallahu alaihi wasallama gabaki ɗayan su waɗanda ya hada da matansa gabaki ɗaya ya hada da ƴaƴansa gabaki ɗaya ya hada da kuma jikokinsa gabaki ɗaya da kuma ƴaƴan bafanninsa ba tare da an ware wasu daga cikin su ba domin Allah subhanahu wataala ayan da take magana akan ahlul baiti ya saukar da su ne ayoyin gabaki ɗaya akan matan manzo sallallahu alaihi wasallama tun inda yake cewa ya nisa annabi man yati min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'azabu fi sayfi har zuwa inda yake cewa wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma waɗannan ayoyi gabaki ɗaya sun sauka ne akan matan manzo sallallahu alaihi wasallama saboda haka Allah da yake inna ma yuridu llahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlul baiti farkon waɗanda za su shiga cikin wannan kalima ahlul baiti su ne matan manzo waɗanda a kansu ne ayoyin suka sauka saboda haka ne manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da waɗannan ayoyi suka sauka ya kira sayyidina Ali ya kira sayyidina Hassan da Husaini da kuma Fatima radiyallahu ta'ala anhum ya yi rike su da bargo ya yi addu'a ya ce Allahumma ha'ulai ahlul baiti ya ce ya Allah ina roƙonka waɗannan su ma ka shigar da su cikin ahlul baiti na sai Ummu Salma sai ta ce ya ma'aikin Allah ba za ka sa ni cikin wannan addu'a nasu ba sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mata anti ala makaniki ai kina nan a matsayin ki mana ke ai dama Allah ya yi nasi cewa kina cikin ahlul bait saboda a kan ku ne ku mata na ayoyin suka sauka waɗannan kuwa ba dan na haɗa su a buɗe na musu addu'a ba mutane ba za su fahimci cewa su ma suna cikin ahlul bait ba saboda haka yake ke ai kina nan a matsayin ki da Allah subhanahu wataala ya ajiye ki kina cikin ahlul baiti to saboda haka wanda ya ware wasu daga cikin dangin manzo sallallahu alaihi wasallama yace ba sa cikin ahlul baiti bane su ga karkashin wadanda manzo sallallahu alaihi wasallama yace su su ne za su tsira a gobe kiyama ba bare shi gaba sannan kuma asasi na biyar asasi na biyar daga cikin furu shine mutum yayi itikadin a girmama malamai ma'ana malamai waɗanda suka dauki sakon manzo sallallahu alaihi wasallama daga rasuwarsa har zuwa ranar tashin alkiyama su ne suke yin aikin da manzo yake yi a lokacin da yake da rai ma'ana inda manzo sallallahu alaihi wasallama ya ajiye su kuma suka dauka suka dau sakon manzo suke isar da shi suke karantar da mutane suke shigatar da mutane suke nuna musu hanyoyin alkhairi waɗannan to wajibi ne musulmi ya dinga girmama su ya san martabarsu saboda Allah subhanahu wataala su ma ya yabe su a cikin Qur'ani kamar yadda ya yabi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wataala ya yabe su Allah subhanahu wataala yake cewa inna ma yattallaha min ibadihi al-ulama ya yabi malamai Allah subhanahu wataala yake cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi wa ulul ilmi Allah subhanahu wataala yace shi ya shaida malaiku sun shaida haka nan malamai sun shaida ya hada kansa da malaiku da malamai wannan yana nuna darajar su haka Allah subhanahu wataala a wata aya yake cewa waiza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat zuwa ayoyi masu yawan gaske wadanda Allah subhanahu wataala yake yaban malamai yake girmama su yake itirani su saboda haka idan kana so ka shiga safin musulman da za su jira a gobe kiyama ka kasance daga cikin waɗanda suke ikirani da kuma girmama malamai saboda aikin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake yi su ma shi ne suke yi su kan malamai da zagin su da kushe su suka ne ga manzo sallallahu alaihi wasallama zagin manzo ne sallallahu alaihi wasallama saboda su ne suke dauke da sakon manzo idan ka ci mutuncin wanda yake dauke da sakon manzo zuwa gare ka to ka ci mutuncin wanda ya aiko shi din ne kashi mutuncin wanda ya aiko shi saboda haka wannan asasi ne na farki da bayan waɗannan wadantan guda uku na girmama malamai da ba su haƙƙin su sai na shida wanda malamai suka faɗa wannan na shida shine kar ka kafirta musulmi dan uwanka da aikata wani zunubi da ya aikata duk wanda ya kafirta musulmi dan uwansa saboda wani zunubi da ya aikata ma'ana idan mutum ya aikata kaba'ira idan mutum ya yi zina ko ya yi sata ko ya yi shakiya ko ya yi luwadi ya aikata zunubai ne kaba'irori amma aikata wannan zunubi baya fitar da shi daga cikin musulunci ma'ana aikata zunubi baya sa mutum ya zama tokaci an gane sai dai ya aikata zunubi ne wanda Allah subhanahu wataala sai azabtar da shi sakamakon wannan zunubi nashi a gobe kiyama amma ba zai zama tokaci saboda ya aikata zunubi ba wannan shi ne asasi na shida hakanan ba za ka kafirta mutum saboda ya bar wajibi ko haramun ba sai in ya halalta shi misali idan mutum bai yi sallah ba ya ce da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba ya yi sallah to rashin sallarsa ɗaya biyu idan ya ce shi bai yarda sallah wajibi ba ne to wannan kafiri ne za ka iya kafirta shi amma ya yarda sallah wajibi ne amma kuma ba zai yi shi ba to wannan ya bai yi imanin wajibcin sallah ba su a wannan lokaci ya fita daga cikin addinin musulunci haka nan haramun shi ma idan mutum ya aikata shi ba zai yi ba ya kasancewa a kafiri sai ya ce wannan abin da ya aikata na haramun halal ne ya halalta shi to a wannan lokaci ne ka fita to tunda ba a kafirta mutum da aikata a haramun ko da barin aikata wajibi ba dama bai ce aikata su halal bane to ba a maganar mustahabi ko sunna ko bid'a da makamancin wannan mutum bai aikata mustahabi ba ka ce shi kafiri ne ko ni abu sunna ne baya yin sa ka ce shi kafiri ne ko ni abu bid'a ne yake yin sa ka ce shi kafiri ne to wannan aqidar ka yake iya fitar da kai a jerin waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake su ne za su tsira a gobe kiyama ma'ana su ne waɗanda suke kan abin da shi da sahabbansa suke abu na karshe shi ne za ka ɗauki itikadin jihadi yana nan tabbatacce ila yau mai kiyama har zuwa ranar tashin kiyama ma'ana kofa na jihadi abu ɗaya yake a duk lokacin da musulmai suka samu jagora wanda zai jagorance su to yin jihadi ya zama wajibi a kansu su yi jihadi su tabbatar da daular musulunci su tabbatar da shari'ar musulunci kamar yanda zamanin manzo da zamanin khalifofinsa ake yin shari'ar musulunci to waɗannan abubuwa guda bakwai waɗanda su ne farki ne na waɗannan abubuwa din guda uku an ce farkin su ne saboda idan ka tafi akan waɗannan abubuwa guda uku din litafin Allah da sunnar manzo da watsi da son zuciyarka a lokacin da yayi karo da shari'a kai riko da shari'a kai watsi da son zuciyarka to waɗannan abubuwa guda uku imani ka da su su za su sa kai imani da waɗannan abubuwa guda bakwai da idan muka ambata an gane waɗanda su ne a takaice girmama sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama girmama matan manzo sallallahu alaihi wasallama imani cewa manzo ne shi kadai ma'asumi girmama ahlul baiti da imani cewa duk dangin manzo suna cikin ahlul baiti babu wariya sannan kuma da girmama malamai sannan kuma rashin kafirta musulmi dan uwanka saboda ya aikata musahabi ko ya bar sunna ko ya aikata bid'a da makamancin wannan ko saboda wani zunubi da ya aikata sannan kuma sai abu na karshe da muka ambata yanzu shine imanin ka da cewa jihadi kofar sa abu da yake zuwa ranar tashin kiyama kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a cikin Qur'ani yake cewa ya ayyuhal ladina amanu man yartadid minkum an dini fa sawfa ya'ti Allahu bi qawmin fa sawfa ya'ti Allahu bi qawmin wannan yana nuna har zuwa ranar tashin kiyama ne yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin ala almu'minin 'izzatin ala alkafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmat lahim waɗannan abubuwa guda bakwai farki ne na waɗannan abubuwa din guda uku da muka ambata wanda idan mutum bai jinu akan waɗannan abubuwa guda uku na farko da farkin su guda bakwai ba zai kasance daga cikin ahlus sunna waɗanda manzo yake su ne suke kan abin da shi da sahabban su suke akai kuma su ne kadai za su tsira a gobe kiyama bayan wannan kuma akwai wasu abubuwa waɗanda su ne suke hada musulmai na duniya gabaki daya ma'ana duk bambance-bambancen da ke tsakanin musulmai to akwai wasu abubuwan da suke hada su ba sa sabani akan waɗannan abubuwa duk kuma wanda yake sabani da sauran musulmai akan waɗannan abubuwa to baya daga cikin su ɗayan biyu in ma ya kasance munafiki ne ko kuma ya kasance kafiri ne munafiki da kafiri kuma dama tafiyan su ɗaya ne an gane saboda haka waɗannan abubuwa kuwa sun hada da ma'abud ba'ana musulman duniya duk da rarrabuwan kawukan su allan da suke bautawa ɗaya ne ba'ana allan da suke bautawa in dai musulmi ne kai ba addini yahudiya kake ba kai kirista bane kai musulmi ne kai da kowanne musulmi na duniya ubangijin da kuke bautawa guda ɗaya ne innama ilahukum allahu allazi la ilaha illahu wa ilahukum ilahu wahid inna ilahakum lawahid ta wannan bangare kowace firka na musulman duniya sun hadu a kan wannan an gane wanda kuwa ya ce yana da wani abin bauta daban bayan Allah to baya cikin musulmai in ma ya kasance munafiki ne in ma kuma ya kasance kafiri ne wanda kuma waɗannan duk tafiyan su ɗaya ne saboda makomarsu ɗaya ne a gobe kiyama kun ga kenan wanda ya ba wa wani Allah siffa ta uluhiyya ko da zai fito ya bayyana cewa shi Allah yake bautawa ko ubangijinsa da sauran musulmai ɗaya ne to abin da yake bayyanawa a bakinsa aqidarsa ta zuciyarsa za ta warware masa an gane kamar waɗanda suka rawaito a cikin littattafansu cewa sammai bakwai da ƙarfai bakwai din nan na imamai ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sammai bakwai da ƙarfai bakwai na sa ne lillahi mulku samawati wal ardi lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi wa lillahi ma fi samawati wal ardi da makamashin waɗannan ayoyi kari kenan duk mutumin da ya dauki wa irin wannan sifa wanda sifa ne na Allah subhanahu wataala shi kadai yace wane yana da irin wannan sifa to ko da ya bayyana a harshen sa cewa ubangijin sa da yake bauta da sauran musulmai ubangijin da suke bautawa ɗaya ne to wannan aqida ta shi din ta warware masa ba za a karba masa shi ba abu na biyu shine manzo sallallahu alaihi wasallama musulman duniya duk da rarrabuwan kawukansu da kirkokinsu to za ka zo ka samu annabin su ɗaya ne haka na duk mutumin da ya ɗauko matsayi na annabta ya ba wa wani ba manzo sallallahu alaihi wasallama ba ko da yana fita yana cewa a bakinsa annabi manzo sallallahu alaihi wasallama shi ne annabinsa to ba a karɓa masa saboda ya ɗauki matsayi na nubuwa ko na risala ko sama da matsayin nubuwa ko risala ya ba wa wani manzo sallallahu alaihi wasallama kamar wanda suka rawaito kamar yadda yake cikin littafin hukumatul islamiyya inna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrab aw nabiyyun mursal kaga wanda ya rawaito ko ya fadi wannan magana a cikin littafin sa al hukumatul islamiyya cewa shugabannin su ko imaman su suna da matsayin da mala'ika muqarrabi bai tadar ba annabi mursali bai tadar ba kaga kenan sun dauki matsayin da mayafi na annabta yafi na mala'iku sun bawa wani manzo sallallahu alaihi wasallam an gane wannan yana nuna ko sun furta a bakin su cewa muhammadur rasulullah cewa a gunsu akwai wani yafi manzo sallallahu alaihi wasallam ya warware musu fadan da suke na muhammadur rasulullah an gane haka nan abu na uku shine alqibla qibla musulman duniya gabaki ɗaya ka'aba suke fuskanta wadanda suke arewa su fuskanci kudu wadanda suke kudu su fuskanci arewa wadanda kuma suke yamma su fuskanci gabar kamar mu kenan wadanda suke kuma gabar din su fuskanci yamma a duniya gabaki ɗaya in dai kai musulmi ne wato kiblar ka ɗaya ne an gane sannan kuma wannan ɗakin ka'aba Allah subhanahu wataala zai wanzar da shi har zuwa dab da lokacin tashin alkiyama an gane wanda kuwa yace akwai waninsa da zai zo in yazo zai rusa ɗakin ka'aba ko da yana fuskantar ɗakin ka'aba ɗin to baya da cikin musulmi saboda yana dauke da wani itikadi cewa akwai mahajinsa in yazo zai rusa ɗakin ka'aba an gane mahajin sauran musulmai kuma idan yazo zai gyara ya kare ɗakin ka'aba ne ba rusa ɗakin ka'aba zai ba an gane to bayan wannan kuma akwai sharhul islam dukkan musulman duniyan nan gabaki daya sharadin shiga musulunci a wajen su daya ne shine dan kai kafiri ne kazo kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka shiga cikin musulunci wanda ya kara wani abu daban yace shi ma sharadin shiga musulunci ne to shi ma baya wannan dai wadanda manzo yace za su tsira a gobe kiyama ma'ana kace la ilaha illallah bangare na farko muhammadur rasulullah bangare na biyu kai musulmi ne wanda yace sai ka kara wani abu daban a kai na uku misali kace wa aliyyun waliyullah idan baka yi da wannan ba sai ba musulmi bane to shi ya fita daga girin wadanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake suna kan abin da shi da sahabbansa suke a kai kuma su ne za su tsira ya fita daga girin musulmai kuma safun musulmai an gane ai abu na biyar shi ne abin da ake kiransa ittihadul alam ma'ana in kai musulmi ne duk inda ka ji cewa musulmi dan uwanka wani abu ya same shi za ka ji ba dariya cikin zuciyarka za ka masa addu'a Allah ya yaye masa kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa man lam yahtamma bi amri almuslimin fa laysa minhu duk mutumin da bai damu da lamarin musulmai ɗan uwansa bai damu da abubuwan da yake samu su ba na bakin ciki to baya tare da su to dukkan mutumin da zai hada kai da kafirai amirkawa ya yaƙi musulmai yana nuna cewa bai damu da abun da zai zo ya samu musulmai na munana na bala'o'i ba saboda haka shi ma baya wannan jeri da to waɗannan abubuwa guda biyar kadaitakan abin bauta kadaitakan manzo kadaitakan kibla kadaitaka ko daidaituwa a bangaren sharadi na shiga addinin musulunci da kuma haɗuwa a kan jin zafi da abin da yake samun juna waɗannan abubuwa guda biyar su ne suke haɗa kan musulmai in dai mutum shi musulmi ne a waɗannan abubuwa guda biyar to komin yadda suka samu bambanci tsakanin sa da wani musulmi ɗan uwansa waɗannan abubuwa guda biyar za su zo su haɗa su to a lokacin da muka duba waɗannan abubuwa da muka bayyana idan muka ɗau abubuwa guda uku nan na asasi da abubuwa guda bakwai nan da ainihin muka zo muka kawo na far'i kuma muka ɗauko waɗannan abubuwa guda biyar da muka ambata na ƙarshe wanda duk yadda kuka samu bambanci da musulmi ɗan uwanku kana wata shirka yana wata shirka ko yana kana wani mazhaba yana wani mazhaba za ka ga kun haɗu a kan waɗannan abubuwa guda bakwai to za ka iya fitar da natija guda ɗaya a ciki wannan natijar da ainihin za ka fitar shi ne musulman duniya gabaki ɗayansu waɗannan abubuwan sukan iya haɗa su banda ɓangare guda ɗaya ta kawai an gane ma'ana dukkan musulman duniya za ka ga cewa waɗannan abubuwan da muka haɗu muka bayyana a kai sun haɗu a kai musulman da kuma ba su haɗu a kan waɗannan abubuwan da muka ambata ba galibin irin waɗannan turkoki ɗin sun shuɗe alal misali al-khawarijawa al-khawarij kawai jawa sun saba wa ɗaya daga cikin abubuwan nan guda bakwai da muka bayyana su a wajen su idan ka aikata kaba'ira sai ka tiri ne ma'ana mazina shi ka tiri ne mai san giya ka tiri ne mai luwaɗi ka tiri ne a wajen su to kawai yanzu kusan babu su a duniya an gane sai wasu da ake kiran su al'ibadiyya su kuma sun daidaita da kawai a wani bangare kuma a wani bangare kuma sun saba da su haka mutazalawa mutazalawa su ma daga cikin waɗannan abubuwa da muka ambata akwai wasu abubuwan da suka saba masa yanzu kuma mutazalawa kusan su ma babu su a duniya an gane sai kuma ainihin murji'a su kadariya irin waɗannan to su ma kusan a yanzu sun shude sun zamanto babu su in ka cire waɗannan sauran musulman da suka rage banda rafida wa ma'ana banda shi'a to sauran musulman da suka rage a duniya banda su to za ka zo ka samu sun haɗu a kan waɗannan abubuwa da muka bayyana gabaɗayansa to saboda haka kenan banda su ɗin dukkan sauran musulman da suka rage zai yiwu su zo su haɗu su haɗa kai saboda asasinsu asalinsu duk abu ɗaya ne abinda wannan ya yi imani da shi wannan shi ne ya yi imani da shi abinda wannan ya yi imani da shi wannan shi ma ya yi imani da shi abubuwan da suka zo suka rarrabu a kai galibi wasu abubuwa ne waɗanda ba su kai sun kawo ba an gane in ma abin bai kai hajjin wajibci ba bai kai hajji na haramci ba ko kuma abin mustahabi ne ko sunna ne ko mubahi ne ko makruhi ne da makamancin wannan amma da wuya ka same su sun samu sabani akan abinda an yi ijima'i a kan wajibcinsa ko an yi ijima'i a kan haramcinsa kamar yadda bayani ko ƙarin bayani zai zo a nan gaba kaɗan to bayan mun san waɗannan abubuwa guda uku da farkin waɗannan abubuwa guda bakwai da suka biyo bayansu da abubuwa guda biyar ɗin da yake hada firkoki daban-daban na musulmai gabaki ɗaya za mu koma wani ɓangare daban wannan ɓangare da ainihin za mu zo mu koma shi ne waɗanne sababbai ne ko kuma waɗanne abubuwa ne asali waɗanda ake kira ahlus sunna kamar yadda muka bayyana waɗanda sun yi imani da qur'ani cikakke ne sun yi imani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama hakanan kuma suna ajiye son zuciyarsu su riko da shari'a a lokacin da hankalinsu ko son zuciyarsu ya yi karo da shari'a to waɗannan wanne sababbai ne suka sa suka samu bambance-bambance daban-daban idan muka duba za mu ga cewa sababbin sun kasu zuwa kashi biyu ne akwai usul akwai kuma furu ma'ana akwai dalilin da ya sa suka samu bambanci a usul akwai dalilin da ya sa suka samu bambanci a furu idan aka ce usul a nan ana nufin abin da ya shafi zuci ayyukan ibada waɗanda suka shafi zuci ko suka shafi aƙidu na zuci in aka ce furu kuma ayyukan ibada waɗanda ya shafi sauran gabbai su ne ake nufi da furu a usul asali sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da tabi'i gabaki ɗayansu sun haɗu a kan abubuwa guda biyu ne abu na farko a babin tauhidi sun yi imani Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne sun yi imani manzo sallallahu alaihi wasallama shi ne manzo kuma shi kaɗai ne masumi sannan kuma a sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa da yawa daga cikinsu sai suka tafi akan cewa imani da waɗannan sunayen Allah ko sifofinsa ko ayoyi mutashabihai a wata ibara daban ba tare da yi musu tawili ba tare da kuma an fito ana yaya su ba ma'ana yawancinsu sun ci a wannan ɓangare cewa ayoyin da suka zo suna bayani akan sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ko suke bayani akan mutashabihai waɗannan ayoyi sun kame bakinsu sun yi imani da waɗannan ayoyi sun fawwada sanin waɗannan sifofi da ma'anar waɗannan ayoyi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai akan wannan suke wasu kuma daga cikinsu su sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama suka tafi akan cewa ya halatta a fassara wata aya mutashabiha da wani wajihi na lugha na larabci saboda qur'ani ya sauka ne da larabci ma'ana suka halalta tawili ga wasu sifofi ko wasu ayoyi mutashabihai to wannan yasa waɗanda suka zo daga bayan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama waɗanda ake kiransu al-khalaq wasu su suka yi riko da kaulin sahabban da suka tafi akan cewa kar ayi wa ayoyin mutashabihai tawili akane baki da su a mayar da ilimin su zuwa ga Allah subhanahu wataala sai suka tafi a wannan wasu su kuma suka tafi a kaulin sahabban da suka ce idan yi wa wadannan ayoyi tawili yana da wajibi na luga ya halalta jaizi ne saboda haka wannan ya kawo kasuwar su wanda kin hakika ba kasuwa bane abu ne yake dauke da wajibi guda biyu wannan ya dauke wajibin wannan kuma ya dauke wajibin kowanne wajibi kuma jaizi ne saboda haka wannan ba rabuwa bane an gane kamar an kawo maka wasu abubuwa ne guda biyu wanda aka ce kowanne halal ne a gare ka ka dauka kici sai kai ka dau wannan wani ka kuma ya zai dau wannan kowanne kuma wai wanda ya dauka din halal ne yake wannan abu saboda haka wannan babu wani abin da zai nuna kun rabu kai da wanda ya dau wannan da kuma kai da ka dau wannan ba wani alama da zai nuna kun rabu akan abu daya kuke saboda kowanne abin da ya daukan nan an ce an yardar masa jaribi an gane alal misali an rawaito daga wajen Abdullahi bin Mas'ud da Abdullahi bin Abbas da kuma Ummu Salma da kuma Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu wadannan sahabbai guda hudu an rawaito a wajen su yi wa wasu ayoyi mutatabi'ai tawili daga cikin wadannan Abdullahi bin Abbas haki ya rawaito a cikin mustadrak da sanadin sa sahihi zuwa Abdullahi bin Abbas yayi wa wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud saq dinnan yayi masa tawili asalin sa gaba ne sananne a cikin mutum sai yace an saqin an shidda saboda sa asalin sa gaba ne daga gwiwa zuwa idanun sawu wannan shi yake kiran sa saqa larabci to yake ya sifanta Allah subhanahu wa ta'ala da wannan gaba to sai ya canja shi ya bashi wata ma'ana wanda wannan ma'anan kuma ya zo a luga na larabci ma'ana larabawa suna gayawa abin da yake da tsanani sa misali idan zaka shiga aiki mai wahala zaka nade kafar wandonka kamar idan zaka shiga cikin ruwa zaka nade kafar wandonka wannan yasa in ka nade kafar wandonka zuwa gwiwa sakin ka ya bayyana saboda haka duk wani aiki mai wahala larabawa suke kinayan sa da sa saboda wannan ma'anan shi Abdullahi bin Abbas ya dauko yayi wa wannan aya din tawili yace yau mai kusa an saka yace ai an shiddace an gani haka sauran sahabban da muka bayyana akwai wasu ayoyi mutashabi hai wadanda suke wa tawili to wadanda suka zo daga bayan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai wasu su suka tsaya a kaulin wasu sahabban manzo cewa kan ayi wa wadannan ayoyi tawili akane baki a mayar da ilimin su zuwa ga Allah subhanahu wataala an gane wasu suka ce in wannan tawilin yana da wajibi na luga jaizi ne ai kamar wannan riwayar da muka bayyana haki ya rawaito daga Abdullahi bin Abbas an gane wasu sai suka dauki kaulin wadannan sahabbai wasu kuma suka tafi a yadda Abdullahi bin Abbas da wadannan sahabbai da muka bayyana suka tafi a kai to wannan ya nuna fil hakika ba da ruwa bane ma'ana kowanne ya dauki wani abu ne wanda an ce masa daukan wannan abu din jaribi ne kamar da wani malami yake cewa wa kullu ma jaa bi lafzi yuhibu aw wilhu aw qul fihi rabbi a'lamu sai kawo masa abubin nan guda biyu dukkan ayar da ta zo mutashabihat aw wilhu kai masa tawili yadda zai dace da Allah subhanahu wa ta'ala ko a wani wajibi na luga saboda qur'ani ya saukane da larabci aw qul fihi rabbi a'lamu ko kuma kace wannan abun Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne ya sani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ayar da yake cewa wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah wasu suka fassara wawun din wawul asaf ne wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah wa rasikuna fil ilmi ma'ana hakikannin wadannan ayoyi mutashabihai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne ya sani tafsirin sa kuwa ar-rasikuna fil ilmi sun san shi arrasikuna wadanda suke tabbatatu a harkan ilimi sun san yanda za su fassara shi amma hakikannin sa kuma Allah subhanahu wataala shi kadai ne ya sani to kaga kenan wadanda suka dauki halalcin tawili da wadanda suka ce za mu kame bakin mu mu bar mu mayar da sanin wadannan ayoyi mutashabihai zuwa ga Allah kowannen su suna da wadanda suke koyi da su a cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka kenan sun dauki kauli guda biyu daukan kowanne kauli daga cikin jaizi ne saboda haka kin hakika wannan ba rabuwa bane awilu aw qul fihi rabbi a'lamu wannan shine wannan bangare kenan na farko na usuli bangare na furu'i kuwa babu wani abin da yasa musulmai ko ahlus sunna suka rabu akai saboda furu'i shine ayyuka na ibadu misali mazhaban shafi'iyya ati malikiyya hanafiyya hanbaliyya wannan baya nuna rabuwa baya nuna rabuwa ma'ana kai da kake maliki da wanda yake jami baya nuna kun rabu illa iyaka kowannen ku mas'ala ce wanda kowannen ku ya dau wannan wani ya dau wannan dalili wani daga cikin ku kuma ya dau wannan dalili an gane alal misali da misalin da zamu buga imamu shafi ya ce shi akan cewa karanta bismillah a sallah wajibi dalilin sa shine bismillah ayati a cikin suratul fatiha karanta fatiha kuma wajibi ne imamu malik ya ce akan cewa karanta bismillah ba wajibi bane dalilin sa bismillah baya daga cikin suratul fatiha saboda haka wanda yake ba shafi'i da kuma wanda yake ba maliki ba su rabu ba saboda akwai dalili cewa bismillah aya ce a cikin fatiha akwai dalili cewa bismillah ba aya ba ce a cikin fatiha an gane wannan ba rabuwa bane haka nan misali kaman sallama ɗaya ko sallama biyu a cikin sallah akwai hadisan da suka zo manzo yayi sallama ɗaya akwai hadisan da suka zo manzo yayi sallama biyu kai da kai sallama ɗaya da kuma wanda ya sallama biyu ba ku rabu ba saboda kowanne ya ɗauki wani kauli ne na manzo sallallahu alaihi wasallama haka nan misali daban tahiyoyi da suka zo da lafuzzuka daban-daban kai kai tahiya na Abdullahi bin Abbas ko Abdullahi bin Mas'ud wani yayi tahiya da aka rawaito a wajen Sayyidina Umar wani yayi tahiyan da Abu Hurairah ya rawaito duka waɗannan tahiyoyi manzo ne ya karanta karantar da su ga baki ɗaya yana nuna kai wannan ko kai wannan ko kai wannan saboda haka idan ba shafi'i ya dauki tahiyan da aka rawaito a wajen Abu Hurairah ba maliki ya dauki tahiyan da aka rawaito a wajen Sayyidina Umar ba hanbali shi kuma ya dauki tahiyan da aka rawaito a wajen Abdullahi bin Mas'ud wannan baya nuna rabuwa saboda abu ne guda uku ko hudu manzo yake ko kai wannan ko kai wannan ko kai wannan ko kai wannan duk daya duk daya ne sai wannan ya dau wannan wannan ya dau wannan wannan ya dau wannan wannan ya dau wannan wannan baya nuna rabuwa ka gane to saboda haka mazhabobi mafiquhu baya nuna rabuwa an gane illa iyaka kowanne yana riko ne da dalili akan wannan matsala da ya tafi akai baya nuna ayyuka an gane ai sannan kuma a karkashin farki akwai matsala na rashin bambanta tsakanin farilla da sunna an gane ko kuma fara'id da nawafil wannan shi ma ya janyo abubuwa da dama ko an samu wasu bambance-bambance wanda ana ganin rabuwa ne amma kuma cikin hakika ba rabuwa ba ne misali farilla duk abin da aikata shi a ibada farilla ne to za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa abubuwa guda uku ya iyakance masa lokaci ya iyakance masa adadi ya iyakance masa kaifiyya yadda za a yi wannan abu abin da kuma ba wajibi ba ne sunna ne ko musahadi ne ko nafila ne ko tasawwi ne Allah subhanahu wataala ko a jarra aka ki iyakance waɗannan abubuwa da guda uku ma'ana ya rage nasa a wani lokaci za ka yi wani adadi za ka yi an gane sannan yaya za ka yi shi an baka daman yin abu misali da za mu buga saboda mutane su fahimta saboda muhimmancin wannan maudu'i din misali na farko kai ka buga misali da sallah sallah wajiba ce sallah da ke Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta ta ma'ana salloli lokaci guda biyar da Allah ya wajabta su sai ya sa musu lokaci ma'ana azhar da asar maghriba isha asuba duk suna da lokaci in ba a lokacin kai su ba ba a karba ba Allah sai ya kace musu lokaci kamar yadda yake inna salata kanat alil mu'minina kitaban mawquta sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sa musu adadi misali sallan azhar hudu ne in kai uku ko biyar ba a bukatar sa an gane sai dai idan kai shi ne a sahu to akwai hukuncin sa daban amma hudun nan hudun ake bukata in ka rage ko ka kara to ka rusa ibada saboda adadin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa din nan dole ka kai wannan adadin haka sallan magaruba uku asuba guda biyu Allah ya iyakance shi ya ba shi adadi kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya wa sallah din kaifiyya yadda ake yin sa ma'ana dole ne da farko kai kabbara ka karanta fatiha ka karanta sura kai ruku'i ba da farko kai fara yin sujada bayan kai sujada ka dauko ka fara karanta Fatiha ba yadda aka tsara shi aka farko tabbara karatun Fatiha sura rukuni dagowa daga rukuni sujada zuwa sallaman nan da wannan kaifiyar dole zaki in ka canja masa kaifiya tunda farilla ne to a wannan lokaci ba za ka karba maka ba haka idan ka dawo zakka zaka ga zakka da ke wajibi ne ba sadaka ba to zaka ga cewa Allah subhanahu wataala ya sa masa lokaci Assalamu alaikum. Sune kaifiyar fitar da zakka an gane duk zamu zo kuma kan naci cikin su in ka zo maganar azumi ma zaka ga haka azumi na ramadana take wajibi ne Allah ya sa masa lokaci yaushe ne wata ramadana shine lokacin sa ya sa masa adadi adadi shine adadin kwanakin wannan wata in 19 ne 19 in 30 ne 30 sai ya sa masa kuma kaifiya wannan kaifiyar shine azumi daga yankewan alfijiri ne zuwa faduwar rana misali kai ka mayar da azuminka ka canja masa kaifiya tunda daga yankewan alfijiri zuwa faduwar rana awa 10 ne to ni zan yi azumi na daga faduwar rana zuwa yankewan alfijiri tunda awa 10 ne shi ma ka canja masa kaifiya ba za ka karba maka ba an gane haka nan haji Allah subhanahu wataala sai sa masa ayi sa masa lokaci lokacin sa shine watannin haji Shawwal, Zulqa'da da kuma kwana 10 na Zulhajji ko Zulhajjin gaba cikin sa hadisa sabani da malamai suke shi ne lokacin sa sannan adadin sa ana bukatar guda ɗaya ne kan a rayuwar ka kawai a wajen ka adadin sa guda ɗaya ne kawai ɗaya tana ke bukata sauran kai na tuntuni ne kai shi ne kuma za ka yi shi yadda aka tsara shi an gane ka ɗauki irani a zikati inda ake aka ce ka ɗauki irani ka in ne kafin ka zuba ne a jufa in zulhulai ba ne a zulhulai ba ko ta inda ka biyo a nan za ka rauni kati idan ka canja masa kaifiya ma'ana ka dau ihrami ka abun da ba ni kati bane ka canja masa kaifiya ko tawafin da aka ce kai ka zagaye shi bangaren ka ba wa ainihin dakin Ka'aba din bangaren ha hannun ka na hagu sai ka ba wa dakin Ka'aba hannun ka na dama ka canja masa kaifiya an gane to a wannan lokaci ta bata shi haka abubuwan da Allah subhanahu wataala ya bada adadi a cikin aikin haji misali tawafi bakwai yake yi adadi ne idan ka rage kai shida ko kuma 8 ba a karba maka sai in asa hawi ne sai ma bakwai yake yi jifa dan gura guda 7 ne an gane haka nan arfa lokaci guda ne ko rana ɗaya ne ake tsayuwa kai duk yana da lokaci yana da adadi kuma yana da kaifiya to a lokacin da ka dawo ainihin nashin filifa ko abin da yake tsauri za ka ga cewa waɗannan abubuwan duk babu idan ka ɗauki sallah misali idan sallah ne za ka yi ta nafila ba a buƙatar lokaci banda lokacin da aka ce an tarhanta maka mafruhi ne ke yi nafil jiri in ba waɗannan lokuta ba kowanne lokaci kawai za ka iya yin nafil jiri za ka iya yin nafil jiri iyaka iyawar ka kawai ba su da adadi dari ne dari biyu ne dubu ne za ka iya yi an gane sannan kuma nafil jirin da ainihin za ka yi nafil jirin da za ka yi ba shi da kaifiya ma'ana rashin kaifiyar sa shine za ka iya yin sa a tsaye zai yiwu ka zauna tsaye sabanin farilla kenan ba zai yiwu za ka iya yin sa a tsaye kuma ka zauna ba saboda shi yana da kaifiya wannan lafiya kuma ba shi da kaifiya haka idan ka dawo kan azumi azumi na nafila ba iya ka ce masa lokaci ba za ka iya yin azumi falfashi ko yaushe ma kowanne wata an gane sannan bayan ya kace masa adadi ba kamar da kake yin nawa na farilla kwana 29 ko 30 daidai da yadda watan ya dama ba ce azumin nafila kwanaki kaza bane ko adadin sa kaza bane an gane to haka ne idan ka dawo kan zakka zakka na sadaka kenan wato sadaka wanda ba zakka bane na nafila na tawuni ba ba shi lokaci ba sai a shekara ko dai ba sannan kuma ba faɗi adadin kuɗi ko dabbobi ko amfanin gona wanda sai ya kai wannan za a yi sadaka ba an gane ba dan kaga dama kowanne lokaci shekara yayi ko bai shekara ba za ka yi sadaka kudin ka kuma ko bai kai misali ba za ka yi sadaka saboda na tsira ne ta tsawuni ne sannan kuma za ka iya bawa ma ba waɗanda Allah ya ce a bawa su takwas din nan ba in ka kane wajibi ne waɗannan mutane guda takwas din nan ka ba su amma in sadaka ne ba wajibi bane an gane saboda Allah yana cewa in tubru sadaqati fa ni imani wa in tukfuha wa tu'tuha al fuqara fahuwa khairun lakum wannan malaman tafsiri suka ce koye sadaka da bawa sadaka din to a wannan lokaci shi aka ce so in dai sadaka ne amma in kai sadaka ka bawa ainihin mai kudi ma ya karbu kana da lada tunda sadaka ne amma in zakka ne ka bawa mai kudi wanda baya cikin wannan mutane guda takwas bai karbu ba saboda ka canja masa tafsiri an gane haka nan haji nafilan haji shine umra umra shekara gabaki ɗayan sa lokacin sa ne ba sai sai shawwal da zulqa'ada da kuma zulhajji ba shekara gabaki ɗayan sa an gane to haka nan tawazi da zaka yi na nafila ba iya ka zaka yi dai to saboda haka in ka duba za ka ga cewa abubuwan da Allah subhanahu wataala ya faranta su ya sa musu adadi ya sa musu lokaci ya sa musu kaiya to yana ɗaya daga cikin sabanin da ya janyo tsakanin ahlus sunna wadanda ba su fahimci wannan ka'ida na cewa Allah subhanahu wataala ya sa wa ayyuka farallai lokuta da kaifiya yadda za a yi su da kuma adadi na fila kuma Allah subhanahu wataala sai ya bayyana haka manzo sallallahu alaihi wasallama iyaka abin da za ka iya yi din kaje to wasu suke so yadda farillan nan ya kasance to suke so su mai da na fila ma haka an gane ma'ana yadda farinda yake da lokaci yake da adadi yake da kaifiya to duk wani aiki na nafila ma shi ma dole sai an mayar da shi haka ta wannan suka samu kuskure suka shigar da wasu abubuwan da ba bid'a ba cikin bid'a an gane ma'ana wani aiki da ka dauka wa kanka na tasawwuri kana yi ko wasu azkar ne wasu abubuwan Allah subhanahu wataala ko wasu nafilin ko karatun qur'ani ma dama ba a samu hadisin da yake ka yi wannan aiki na ibada na tasawwuri da ta nazartawa kanka ko ka sa kanka kake yi ba a samu hadisin da yake ka yi wannan ba ba a samu hadisin da yake iyaka ta maka adadi ba ba a samu hadisin da ya iyaka ce maka kaifiyar da kake yi ba to wannan aikin da kake yi kawai bid'a ne an gane saboda rashin fahimtar su na cewa babin tasawwuri fa'i ne da shi an bar wa neman tasawwuri din ya nema wa kansa adadin da zai iya yi ya nema wa kansa lokacin da yake zai iya yi ya nema wa kansa kaifiyar yadda zai yi misalin wannan ya zo a hadisi sahihi saboda galibi irin waɗannan idan ka bayyana suka iya ɗaukar cewa kawai son zuciya ne shi yasa irin wannan ya zo za mu kawo hadisi sahihi mu kafa dalili a ya zo a hadisin Aisha wanda Bukhari da Muslim suka rawaito wata mata ce ta zo ziyara gun sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha sai manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ganta sai ce man hadihi yace wa ce ce wannan sai sayyida Aisha sai ta ce mata ai wance ce wace take nafila adadi kaza take raka'a kaza da dare take ibada iri kaza ta dinga lissafa wa manzo sallallahu alaihi wasallam irin kokarin wannan mata wajen ibada sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai yace ma alaikum bima tutiquna yace fa wallahi la yamallu llahu hatta tamallu aisha take cewa wa kana ahabbu ddini ilayhi adwamuhu li sahibihi sallallahu alaihi wasallam bukhari da muslim ne suka rawaito da sai da aisha ta lissafa wa manzo ai wannan mata da ta gani kaza take yi kaza take yi kaza take yi na ibadu to bai yi inkarin abinda take yi na ibadu ba bai ce me yasa ta iyaka ce wa kanta ko take waɗannan ibadu ba cewa yi mata ma yace alaikum bima tutiqun ku dinga yin irin ibadan da za ku iya yin su kullum ma'ana ku daura wa kanku ibadan da kullum za ku iya yi kar ku dauki wani adadi ko wani ibada mai yawa yanda yau idan ku kai gobe ba za ku iya yin sa ba an gane yanzu misali ka dauka wa kanka kace a kullum za ka yi salatin annabi dubu ayyuka to kaga wata ran za a zo ba za ka iya yin sa ba saboda adadi ne mai yawa amma ka dauki wani adadi kadan wanda kace za ka iya yi ko kace kullum za ka yi saukan qur'ani hatma wani abu ne wanda yake da wahala wata nan ba za ka yi ba amma idan kace kullum za ka yi juzu فشيني من زيت عليكم بما تضيقون يتي فوالله لا يمل الله حتى تملوه يتي إنا لن إيوات الله الله بذي قوصة با سيئن كوكون قوصة معنى ديكري يوي إبادة لذاك إياكم في وكونك كناي الله بذي قوصة با بذي قوصة دا كربا با يتي لا دين يا إيوة yayyadai na karban wasu saboda yawan wadannan ibadu sai in sai dai kudin ku koza ku koza yake manzo sallallahu alaihi wasallama sai aisha take cewa wa kana ahabbu din ilayhi adwamuhu li sahibi ibadar da yake soyuwa zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama shine ibadar da yake tawwama yake tawwama a wani a wata riwaya khairul a'mali adwamuha wa in kalla aikin da yake alkhairi mafi yake shine wanda yake zai iya dawwama akai zai iya yin sa kullun ko da kadan ne to kun ga wannan hadisi yana nuna cewa babin tasawuri na kowanne irin nau'in ibada yana da fa'in gaske iyaka abin da zaka iya shine zaka dauka kai ba sai ka saurari kaifiyarsa da adadin sa da lokacin sa kamar yadda aka yi wa ibadu wadanda suke farantai ba an gane to saboda haka wasu suka samu kurakure a wannan babi suke kokarin su mayar da tasawuri tamkar farilla sai an samu nassi a hadisi ko a aya da ya sa masa lokaci ya sa masa iyakace masa adadi da kuma kai ta wannan bangaren suka shigar da ayyuka da yawa na tasawuri cikin bidiya suka ambace su bidiya alhali ba bidiya ba ne akwai umarnin yin su daga ayoyin Qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama tasawuri ne sai suka dau abin da za su yi kamar yadda manzo ya alaikum bima tuqula an gane dan kasancewar wannan abin da tayyiyar sa da adadin sa da lokacin sa ba a samu wani hadisi da ya nuna manzo yana yin wannan abin ba to wannan ba zai yi ya kasance bid'a ba saboda babi ne na tasawuri an gane wanda suke mayar da shi tasawuri suke so ya koma kamar farilla a nema masa waɗannan abubuwa guda uku lokaci da adadi da tafiya to sai suke fitar da abubuwa da yawa na tasawuri cikin bid'a suke ce kuma masu yin su din yan bid'a ne kaga wannan kuskure ne wannan kuma fil hakika ba rabuwa bane su ne ba su fahimci yadda farilla yake da kuma yanda babin tasawuri yake ba an gane ai abu na uku wanda shi ma zai shiga karkashin furu shine ma'anar bid'a samun bambanci ko fahimtar bambancin fahimta akan ma'anar bid'a shi ma ya taimaka wajen shigar da abubuwa da yawa cikin bid'a alhali fil haqiqa su ba bid'a ba misali jumhur sun tafi akan cewa al bid'a hiya kullu ma la asla lahu min al kitab wa sunna wannan shi ne malaman duniya na kace al jumhur ana nufin malaman duniya ma'ana galibin su sun tafi da akan wannan in aka ce bid'a shine abin da ba a samu dalilin yin sa ba a Qur'ani ba a samu dalilin yin sa ba a hadisin manzo shine zai zama to bid'a amma abin da an samu dalilin yin sa a cikin Qur'ani an samu dalilin yin sa a hadisi ko dai daga cikin su ko da manzo bai yi ba sahabbai ba su yi ba to wannan lokaci wannan abu ba ya yiwuwa ya kasance bid'a saboda babi ne na tasawuri an gane to wannan shi ma ya shigar da yawa daga cikin abubuwa wanda ba bid'a ba wasu suka zaki cewa bid'a ce suka bada a mutane suka fassaka su wasu lokuta ma kuma da jahilci suke kafirta mutane akan aikata waɗannan abubuwa waɗannan abubuwa su ne abubuwan da ake ganin cewa rabuwa ne amma fil haqiqa ba rabuwa ba ne kamar yadda muka bayyana a usuli akwai abin nan kaulin tawili da kuma kauli na rashin tawili a furu'i akwai masail na fiqhiyya wanda suka zo ka dau wannan ko ka dau wannan ko ka dau wannan ma'ana hadisi ya zo da wannan ko wanne idan kai ya tafi sai kuma babin da ya dadi bambanta farallai da nafi ko kuma da tasawuri sai na uku sabani da aka yi tsakanin ma'anar bid'a an gane waɗannan abubuwa su ne suka janyo ake ganin kamar rabuwa ne amma fil haqiqa ga wanda ya duba harkar ilimi zai ga cewa wannan abu ba rabuwa ba ne a dan lokacin da ainihin ya rage mana muna so mu dawo halin da kasan nan take ciki ma'ana abubuwan da ya janyo rabuwan ainihin musulmi a nan kasa wato a nan Nigeria a lokacin da zamu yi wannan bayani abu na farko wannan kasa da ake kiranta Nigeria asali gabannin turawa su zo har zuwa bayan turawa din sun zo sun tattare kai su sun tafi musulmai sun kafa kake dine kawai akwai waɗanda suka shigo da musulunci wannan yankin gabaki ɗaya ko kuma Afrika ta yamma gabaki ɗaya wanda su ne malaman sufaye waɗanda ya hada da wasu dariku guda uku ya hada da tarika na Al-Qadiriyya da wanda ita ta fara shigowa wannan yanki sai kuma Tijaniyya da kuma Sulufiyya waɗannan dariku guda uku abu sinfi na biyu kuma na musulmai a wannan yanki su ne waɗanda su musulmai ne amma ba sa nasabta kansu zuwa ga ɗaya daga cikin waɗannan dariku guda uku sannan kuma suna zaman lafiya da jituwa da juna da son juna da waɗanda suke wannan dariku ɗin ma'ana waɗanda suke wannan dariku ba su ce da waɗanda ba sa yi kafirai ko mushrikai ba su ma ba su ce musu suna kan fata ko aikin da suke yi bid'a ba hakanan Sheikh Usman Dan Fodiyo ya zo ya kafa daularsa ta musulunci kuma ya rayu a kan haka ɗin tsawon rayuwarsa har bayansa har gabannin turawa su zo har bayan turawan ma sun zo sun tafi ana nan a cikin halin haka ana cikin wannan hali kamar yadda Sheikh Adam Ilori a wannan littafi nashi mai suna Al-Islam fi Nigeria a wannan littafi Sheikh Adam Ilori yake mana bayanin halin da Nigeria take ciki a wancan lokaci yake cewa Nigeria a lokacin da turawa suka zo suka tafi waɗanda suka yaɗa musulunci a Nigeria tun gabanin turawa su zo yake sun kasu kashi uku ne na farko yake masu jihadi waɗanda suke jihadi suka tako da tutan jihadi tun daga Maghrib abin har ya tsallako wannan yanki na biyunsa kuma yake ƴan kasuwa masu fatauci musulmai na ukunsa kuma yake malaman sufaye waɗannan malaman sufaye yake sun kasu kashi uku akwai Gajiriyya akwai Tijaniyya akwai Sulufiyya waɗannan su ne suka yaɗa musulunci a wannan yanki na Nigeria kai har ma zuwa yammacin Afrika gabaki ɗayansa to waɗannan dariku guda uku kamar yadda muka bayyana a baya ba wai wasu kirka ba ne masu zaman kansu in haƙiƙa asasinsu ko tushensu shine wani aiki ne na alkhairi na tasawwi da wani ya ɗauka wa kansa yake yi wasu daga cikinsu sukan iya ɗauka wa kansu ayyuka na ibada za su iyakance wa kansu ko azumi ko nafilfili waɗanda za su dinga yi idan wani ya gani ya yi sha'awa sai ce wane ka ba ni izini mana ni ma na yi wannan sai ce ai aiki ne na tasawwi da na ɗauka ba wajibi ba ne a gare ni da ke su Allah subhanahu wa ta'ala bai sa musu hasada a cikin zukatansu ba ko keta abinda suke so su samu na alkhairin nan suna so kowane musulmi ya samu sai su ce je kai za ka yi ya yi kai ka shi ma wani ya gani yana yi musamman ma a lokacin da ya ga wannan abu da yake na tasawwi na ibada Allah ya ɗaukaka shi ya bayyana abubuwan mamaki a dalilin yin wannan sai ce kaga wannan aiki a ina ka samu shi ai wale da ya bani na gani yana yin shi ma yake karka to a haka har abun zai zo ya dawo zuwa ga nisba ai abun wa kai ka samu abun wane abu shi kuma abun waye abun wane shi kuma abun waye abu shi Abdulkadir Jilani to Al-Qadiriyya kaga kenan shi Abdulkadir Jilani ko Sheikh Ahmad Tijani ko a Sheikh Sulusi dukansu ba asasin kafa waɗannan abubuwa ba ne ko waɗannan dariku ne tun asali cewa bari mu kafa wata ƙungiya ba haka ba ne wasu ayyukan ibadu ne na nafilfili na tasawwi suka ɗauka wa kansu wani ya gani yayi sha'awa sai su bashi wani ma yayi sha'awa sai su bashi daga bayansu kuma sai a nasarta wannan addu'a ɗin ko waɗannan zikirai ko waɗannan nau'o'in ibada zuwa gare su an gane kuma waɗannan nau'o'in ibadan nan sun samo su ne a asalin Qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da suka aikata daga ciki ba sai suna da dalilin aikata shi a cikin Qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam abinda zai tabbatar da wannan ba'a cewa shirka ne ko wani bangare ne dalilin wannan dukkan lokacin kusa da lokacin tafiya akwai shek junaid wannan yana da wasu aurade wasu fikirai da wasu nau'o'in ibadu wadanda da yawa daga cikin mutanen da suke zamanin sa sun karbi wadannan ibadu suna yi ake nasarta su zuwa ga shi wancan shehi din juje malaman da suka zo suka rubuta makala da kuma shira a lokacin da suka zo rubuta kirkoki na musulunci ba sa shigo da junaidu da mutanensa cewa shirka shi ne zaman kanta ba a shigar da su dalilin saboda wasu ayyuka ne na tadawwu'i na ibada suka ɗauka suna yin sa shirka kuma mutum ya kafa kungiya wannan kungiyan nan ya nema masa wasu aƙidu an gane ya nema masa wasu aƙidu imma waɗannan aƙidu su saɓawa hadisi da Qur'ani imma su saɓa idan suka dace da Qur'ani da hadisi to suka iya shigo cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala sai tilata da su kubi kiyama a lokacin da suka saka wasu aƙidu waɗanda suka saba da Qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci ba za su shigo cikin su ba an gane sannan kuma abin da zai tabbatar da haka shine Sheikh Usman Danfodio a lokacin da yake rayuwarsa ƙarshen rayuwarsa duk da shi bakadiri ne yana da rikar bakadiriya ƙarshen rayuwarsa sai da ya kirkiri wata tsarika wanda abin da ya hana yaduwan wannan tsarika shine kasancewar ya rasu ba na lokacin da ya kirkiri wannan tsarika bai daɗe bai rasu wannan shi yasa bai yadu ba sai kasance shi yana kan tsarika sanin takadiriya kamar yadda shi ma har yanzu Sheikh Adam Ilori wanda a wannan littafin ya yi bayani a kai yake cewa Sheikh Usman Danfodio a ƙarshen rayuwarsa yake sai da ya kirkiri wannan tsarika ɗin yake ga maganan da ya bayyana yake cewa وهو أن يقال الحمد لله رب العالمين عشر مرات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عشر مرات أستغفر الله العظيم عشر مرات ولن أبو بواني وأن كل ذاك يسودا يوسف من تنفوجويا تقال ولن أبو بوان فلم الحمد لله رب العالمين بصلاة النبي أستغفر الله العظيم ولن أبو بواني تبتت وأشن قرآني لكم حديثا من صلى الله عليه وسلم ashara marrat din nan da ya fada saboda babi ne na tasawwi kamar yadda muka bayyana babin tasawwi ya kanci lokaci da kuma adadi da kaifiya abu ne wanda kai ne yin tasawwi ya rage naka ne zaka yi in babi ne na farilla kamar yadda muka bayyana dalla dole ne ya kasance lokacin sa da adadin sa da kaifiyan sa ya zo daga Qur'ani ko hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam amma tatawwi ma dama an ba ka umarni a Qur'ani ko hadisi kai istighfari ko salati annabi ko la ilaha illallah ka karanta Qur'ani ko kai nafil kidi to lokaci da adadi ta tafiya a wannan lokaci to a duk lokacin da ka samu dama ko abin da zaka iya yi ai da shi zaka yi an gane saboda haka kun ga ashe asali ba sun kafa su bane da niyyar wata kungiya kamar yadda ake kafa wasu kungiyoyi aiki ne na ibada sai kadai zaka dauka kana yi in wani yayi sha'awa yazo ya karba shi ma yana yi wani ma ya gani abun ka ya karba haka in ya yadu in tafiya ya kai tafiya sai a ce kajiriya a ce sunusiya a ce kaza wanda idan ka koma ba wani abu bane a cikin illa ayyuka ne na tasawwuri an gane ai abinda zai tabbatar da haka shine Imam Ahmad wanda yana ɗaya daga cikin malaman da suke da shirki koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama malamin hadisi shi ne mai musnad Imam Ahmad a tarjumar sa su Imam Zahabi sun faɗa cewa a kowanne dare yana yin nafila 100 shi malamin hadisi ne sanin yana da littafi shahararre na hadisi musnad Imam Ahmad to babu wani hadisi da shi Imam Ahmad din ya rawaito ko wasu malaman hadisi suka rawaito cewa manzo yana raka sallah raka'a 100 a kowanne dare babu amma da ke babun tatawwi ne Imam Ahmad bai ba kushe shi cewa
raka 100 da yake cikin daren da ya aikata bidiya ba saboda iyakan ci adadin nan ya rage sai shi ne kamar yadda manzo ya faɗa a hadisin da muka karanta na Aisha alaikum bimatu tiqul abinda zai iya yi ne wannan an gane haka ne misali a sallar tarawihi da ake yi za yanzu kullum a karanta izu bidiyu a sauka babu wani hadisi a kansa ko sahihi ko dai babu cewa kullum ku karanta raka'a izu bidiyu juz'i juz'i a wata ku sauka babu shi amma dake babi ne na tadawuri an gane to abu ne wanda yake adadin sa da iyakance shi da lokacin sa kamar yadda muka bayyana yana gun wanda shi zai yi wannan tadawurin ne an gane to saboda haka irin waɗannan suna nan da dama kaman kai ne da safi zaka fita kake karanta juz'i juz'i na Qur'ani a wanda zaka sauke karanta juz'in nan da safi kuma izu bibbiyu kuma kullum kuma ka sauke a wannan nan ba za ka samu hadisi ba wanda manzo da safi kafin ya fita gida yana karanta juz'i bibbiyu kuma a lokacin safi sannan kuma a wata ya sauke ba za ka samu hadisi irin wannan ba amma hadisi da yawa da ayoyin Qur'ani zaka samu na umartanka da karatun Qur'ani innal ladhina yatluna kitaballahi alladhina atainahum kitaba yatluna haqqa tilawatihi to tunda ka samu umarnin karatun Qur'ani a Qur'ani da kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama iyakan cewa kanka lokacin da zaka karanta Qur'ani da kuma adadin izu din da zaka karanta da lokacin da zaka sauka wannan ya koma gare ka ne ba za a ce ka aikata ainihin bid'a ba an gane to saboda haka ne waɗannan turuk din gabaki daya malaman da suka yi rubuce-rubuce a sharaf da makalat ba sa shigo da su cikin kirkoki illa iyaka za su haɗa su a cikin suna ɗaya ne a sufiya ma'ana sufiya waɗanda suka ɗauka wa kansu wasu ibadu na horar da kansu ko kuma tsarkaka zukatansu ibadun kuma da kowa ya ɗauka wa kansa yana bambanta da ɗan uwansa kowanne kuma in ka duba ciki zaka ga cewa waɗannan ibadu an samu umarnin aikata su a cikin Qur'ani da kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma galibin waɗannan ayyuka salatin annabi ne da istighfari da kuma la ilaha illallah kan gane saboda babi ne da ainihin ya shafi tatawuyi to a wannan littafi da muka bayyana Sheikh Adam Ilori saboda gurewan lokaci yake bayani yake cewa waɗannan tariku guda uku Hajiriya da Tijaniya da Sulufiya yake cewa su ne suka yada musulunci suka kafa daulolin musulunci a Afirka ta yamma misali shi ya Sheikh Sulufi shi ya kafa daularsa ne tsakanin Libya da Niger da wani yankin Nigeria yanzu saboda lokacin ba a rage suke ba an gane ya yaƙi turawan mulkin mallaka na Faransa da Italiya waɗanda suka shigo yankin Libya ya daga tutan musulunci na jihadi la ilaha illallah magoya bayansa suka yaƙi turawan mulkin mallaka na Italiya da kuma na Faransa a ƙarshe shi da ya kame ya kore su a Agadez ya kore su a Zinjar wato da Maghreb ya mayar da wannan ne sarkwatan daular su ta musulunci da wani yanki na cikin Borno da Chadi da kuma Libya saboda a lokacin ba kasa su wannan kasuwa din ba ya kafa wannan daula din wasu ma suna cewa shi shahidi ne an gane hasanan kamar Sheikh Umar al-Foti wanda shi kuma batijani ne ya kafa daular musulunci a yankin kasar Mali wanda kuma tarihin sa sananne ne wanda shi ma shahidi ne shahada ya samu haka kamar Sheikh Usman Danfodi shi ba kafiri ne wanda ya kafa daular sa ta musulunci yayi jihadi a nan yankin Nigeria to shi ne Sheikh Adam Ilori yake cewa to zaka ga waɗanda a yanzu ake nasarta su zuwa ga bid'a ko ake kafirta su ko ake cewa su mushrikai musulunci ma kansa din a yammacin Afirka su suka yada sannan kuma daulolin musulunci da suka kafu a yammacin Afirka din su suka kafa waɗanda suke kafirta su ko suke cewa su mushrikai ne ko aƙalla su ce ƴan bid'a ne ba a san su da kafa wata daula ba ta musulunci an gane iyayensu da kakanninsu gabaki ɗaya sun musulunta ne a hannun waɗanda suke cewa su mushrikai an gane to saboda a wancan lokaci da muka bayyana na baya na cewa a musulman Nigeria sufaye ne da kuma waɗanda ba sufaye ba su biyun nan to daga baya kamar yadda Sheikh Adam Ilori a wannan littafin sa tunda lokaci ya kure mana ina ganin dole sai mun samu wani lecture da zamu karasa wannan bayani a wannan littafin sa yake cewa musulmai kansu a haɗe ne gabaki daya to sai lokacin sardauna a lokacin da aka kafa Rabitatul Alam Islami kungiya ne aka kafa wanda yake hada kasashen musulmai na duniya gabaki daya a lokacin kudin da ake tarawa a Rabitatul Alam Islami ake wanda ake garuruwan musulmai domin a yi wa musulmai aiki
a biya bukatun musulmai da shi to shi marubucin wannan littafi wanda Malam Abubakar Gumi abokinsa ne na kubda ko mu'ashirinsa ne abokinsa ne a wannan littafin nasu yake cewa yake musulmai suna nan kansu a haɗe ga nafsinsu saboda kar a zarge mu yake cewa كان الجو كله بينه وبين العلماء هادئا وسلاما الى ان اخرج كتابه المسمى العقيده الصحيحه لموافقه الشريعه yake shi wannan malami da muka ambata tsakaninka da malamai suna zaman lafiya sai da ya rubuta ainihin wani littafin sa da ya kira shi da suna al-aqidah as-sahiha yake a wannan littafi ya hajama fihi ala mashayikh tariqah al-qadiriyya wa tijaniyyah al-mu'athirin lahu fi nigeria wa intaqada ma fi kitab سيوتات الربانية من كتب القادرية وما في جواهر المعالي من كتب التجارية واعترض على الشبهات الصوفية وكفرهم بها فقام أولئك يرد الفعل عليه يتي سيدة يولى قولنا اللي تاتي ناس على العقيدة الصحيحة يتاثر قادرة وادة تجارية يتي قادرين يسمو مشركين شك آدم إلوري يتي قبدا سيوا yake walgaribu anna Sayyid Ahmad Jallo kana qad nashara shabahati Sheikh Usman fi kitabihi lamma balagtu 36 sana wa lam yunkir alayhi Sheikh Abu Bakar bal kana min ansarihi inda nashri wa tawzi wa fi kitabi shabahatun kathira yake cewa a duk mamaki shi ne abubuwan da ya kafa dalilin su ya kafirta tijaniyawa da kadiriyawa a littafin al-aqidatu sahiha akwai waɗannan abubuwa a littafin da a sardauna ya sa aka buga na Sheikh Usman dan podio dan ma balaftu 36 sana sura littafi yace akwai waɗannan abubuwan a cikin wannan littafi din wanda kuma yace yana cikin waɗanda suka taimakawa shi sardauna aka buga wannan littafin aka yada shi abinda yake yi a nan shine abinda a dalilin sa ne ya kafirta musulman Nigeria wannan abin akwai a cikin littafin da izininsa da sa hannunsa da taimakonsa aka yada wannan littafi kuwa wanda ya buga shi shi ne sardauna littafin kuma na Sheikh Usman dan podio ne mai suna lamma balagtu 36 sana sunan wannan littafin ma'ana in har waɗannan musulman Nigeria sun kafirta yace a cikin wannan littafi wanda ya ci gaba da cewa yace abinda a dalilin sa ne ya kafirta musulman Nigeria yace su mushrikai ne akwai shi a cikin littafin da saboda kwale wani lokaci za mu dai karanta fassarar nasin sa din domin mu samu bukatarsa yake cewa abinda da hannunsa ne ya sa aka buga aka yada shi a cikin littafin Sheikh Usman dan podio a kansa ya kafirta musulman Nigeria ya mayar da su mushrikai yake cewa kuma sai ya dauko kudin Rabitatul Alam Islami wanda aka danka masa amana domin a yi wa musulman Nigeria aiki da shi sai ya raba wannan kudi din a dinga gina masallatan juma'a a garuruwan Nigeria bayan masallatan da duka musulmi suke zuwa suke sallan juma'a a ciki yake wannan shi yasa aikin da Rabitatul Alam Islami kai a kasashen Afrika irin su Gabon irin su Ghana irin su niyyar da makamancin su ayyukan su sun fitita a wadannan kasashe fiye da wannan kasa din ta Nigeria saboda kudin da ya kamata a yi wa musulman Nigeria hidima shi yake amfani da shi kowanne gari a zo a gina wani sabon masallaci domin a raba kan musulman Nigeria wanda ga masallacin da dukkan musulmi suke haduwa suke sallah kowanne gari sai a je a gina masallaci kuma aka rarraba kawo kan musulmai wanda tun daga wannan lokaci in ji shi Sheikh Adam Ilori yake cewa musulman Nigeria ba su samu kwanciyar hankali da kuma haɗin kai ba wanda kuma wannan suna da ya raɗa wa ƙungiyar da ya taba da kudin Radiyatul Alam Islami Isalatul Bidiya wa Iqamatus Sunna yace sunar yace ba a haskake hadasin wannan suna din ba har zuwa inda yake cewa azalul bid'a walam yuhli walam yahli sunna yake cewa wasu bid'o'in sun samu sun gusar amma sunna kuwa ba su raye ko dai ba yake cewa domin kabaru yake sunna ce wanda ya tabbata a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sahihai wanda kuma shi ne ya fitar da karari ma'ana fatawar cewa an hana musulman Nigeria musamman limami ya yi gabar shi ya fitar da ainihin wannan fatawa din a lokacin da Sheikh Ibrahim ya wallafa wani littafi wanda ya nuna yin kabazo sunna ce tabbatacciya a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya fitar da fatawa yace in dai kai limami ne a Nigeria an haramta maka kai kabaro to shine yake cewa na rasa yanda zan hada wadannan maganganu guda biyu wanda abokin mu ya faɗa ta wanne hanya zamu iya hada tsakanin kiraya sunna da kuma gusar da bid'a yake cewa fa kaifa yumkinu jam'u baina ibadatul bid'a wa imatati sunnatil manhaji sadiqi na gudu saboda abokin sa ne kamar da muka bayyana yace ta yaya zamu hada tsakanin gusar da bid'a da kuma kashe sunna ma'ana kace sunna kabaru sunna ce tabbatacce ya fitar da fatawa a wancan lokaci cewa an hana limaman Nigeria su yi kabaru sannan kuma a siyasa da ainihin wannan kungiya yace izalatul bid'a zai gusar da bid'a to saboda haka in ko sunna zai tabbatar me yasa ya fitar da fatawa ya hana abin da yake sunna ne karara wanda ya tabbata a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sahihai ala kulli hali yayi maganganu mai tsawo akan wannan maudu'i wanda natijar abin da zai bayar shine wannan aiki da aka gudanar a wancan lokaci na cin mutuncin malamai da zagin su da tasu tasu da cewa su mushrikai ne yace wani abu ne wanda kuma a ƙarshe aikin ya dawo kansu bara a yanzu an zo maimakon a ce yan tijaniya ne ko yan kadiriya ne kafirai ko mushrikai a tsakanin su ne suka zo suka kasance suna kafirta juna sannan kuma ba sa jin juna sallah wannan kuma sai zo ya nuna abin da suka aikata Allah ba a zalimin bayin sa bane malaman nan da aka zazzage su aka ce su mushrikai ne aka ce su kafirai ne suka yi hakuri suka zuga musu ido sai Allah subhanahu ta'ala ga shi ya ji kadin su fitina da bala'i ya shiga tsakanin su a tsakanin su ne suke kafirta juna tsakanin su ne ba sa cin yankan junan su ba sa jin junan su sallah wanda kuma wannan shi ne sakamakon da ainihin ya zo ya kasance wanda kuma ba zai yi daɗi ba wannan yana nuna waɗanda suke waɗannan ƙungiyoyi wajibin su ne su duba wannan lamari kurakuran da suke yi na bayan nan su dawo su gyara su janye batun cewa musulmai masu cewa la ilaha illallah ko masu sallah saboda sun aikata wasu abubuwa wanda yake ko bid'a ne a lallakan ko kuma wanda yake sun bar wasu sunnoni wannan baya nuna cewa su kafirai ne ko kuma mushrikai ne yana da bukatar su koma su san menene bid'a wanne abu ne yake mayar da mutum kafiri wanne abu ne yake mayar da ainihin mutum mushriki su dawo su hada kai da sauran musulman Nigeria a ji juna sallah sannan a dinga cin yankan juna wanda wannan shi ne kadai zai magata idan kuwa ba su gyara kurakuran su sun dawo ba watakila abin da zai biyo baya a nan gaba zai same su ya ci abin da yake samun su a yanzu da fata Allah subhanahu wa ta'ala zai hada mana kai ya sa duk wanda ya san kuran sa ya gane kure ne ya bi shi wanda kuma ya ga yana san fata ya gane cewa fata ne ya bar ainihin wannan abu to wannan lokacin namu gaskiya yana buƙatar lokaci ne isasshe saboda abubuwa da dama muhimmai mun bar su domin ba mu zo mun yi magana akan salafiya ba saboda waɗannan kungiyoyi gaba ki dai muna ɗauke da littattafan da suka yi bayani cikakke a kan su wanda wajibinmu ne mu da muke da waɗannan littattafai mu bayyana mu san a ina aka samo salafiyan kuma yaya kuma ainihin su kuma suke to duka baki dai muna da littattafai to ba mu da lokaci insha Allah za mu samu dai lokaci mu ƙara duba wannan mazu idan saboda kurewan lokaci za mu tsaya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh a'udhu billahi samin ali min ash-shaytanir rajim bismillahi rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin khatimin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa ala ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh a yau tara ga watan shawwal hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1426 za mu gabatar da majlisi da biyu bayan gabatar da muqaddima akan bayanin da muka fara yi na hanyoyin hada kan musulman Nigeria gabanin mu ci gaba za mu dan takaita abin da ya gabata a wannan majlisi ko a satin da ya gabata na cewa ya da addinin musulunci a yammacin Afirka ya kasance ne a hannun malaman sufaye waɗanda ya haɗa da Qadiriyya da Sulufiyya da kuma Tijaniyya a wannan lokaci da muka yi bayani mun yi bayanin cewa waɗannan tariƙu guda uku daurin su na yaɗa addinin musulunci da kafa daurorin musulunci a yammacin Afirka abu ne wanda yake ya kasance kamar haka shi dai a Sheikh Abdulkadir Jilani an haife shi ne hijira ke da 470 kuma ya rasu 500 da hijira na da shekara 560 sannan kuma daular da ta kasance ta kafu a hannun mabiyansa wato Al-Qadiriyya daula ta Sheikh Usman Danfodio wanda daular ta kafu miladiya tana 1804 wato 1804 sannan turawa suka shigo suka rusa wannan daula din suka yi ilanin kafa daular su wacce suka kira ta da suna Nigeria Nariya 1914 wato shekara 1914 wato wannan daula da ta kafu a hannun kajirawa wato Sheikh Usman Danfodio da majiyansa daular ta zauna shekara 110 gabanin turawa su zo su rusa ta su kafa kasar da suka kira ta da suna Nigeria sannan kuma abin da zai tabbatar da cewa Sheikh Usman Danfodio ba kajire ne ko kuma sufi ne da ke akwai waɗanda suke kore cewa shi ba ba kajire ba ne ko kuma ba sufi ba ne daga cikin littattafan da ya rubuta akwai littafin da ya rubuta as-salasilul zahabiyya da kuma was-salasilul qadiriyya da kuma tafsirul ummat ahmadiyya bi fada'il tariqatil qadiriyya wannan littafin guda uku duka Sheikh Usman Danfodio ya rubuta su ne akan tariqa ta qadiriyya shi kuma as-sunutiyya shine Muhammad bin Ali as-sunuti wanda shi ma ya kafa daular sa ta musulunci daular da take haɗe da wani ɓangaren shadi da kuma fizan da kuma wani ɓangaren ƙasar Borno da kuma wani ɓangaren ƙasar Nijar kafita ɗinsa ya kasance ne a yankin Agadar da kuma Zindiyar wanda ya kafa wannan daula a shekara ta 1940 sannan kuma sai daular Tijaniyawa wanda Sheikh Umar Foti ya kafa a yankin Mali waɗannan dauloli guda uku sun kafu ne a hannun waɗannan tariku sannan kuma sun yi yaƙi ne da turawan Faransa da turawan Birtaniya da kuma turawan Ingila wanda da yawa daga cikin su sun kasance shahidai sannan kuma sun kace da yawa daga cikin turawa na Faransa da kuma na Birtaniya da kuma na Italiya wanda da juhudin su da kokarin su ne musulunci ya yadu a yammacin Afrika wanda kuma ya hada da gundayen su ake kiransa Nigeria a yanzu bayan wannan takaitaccen bayanin abin da ya gabata za mu ci gaba da bayani akan yadda kawukan musulman Nigeria suka zo suka rarrabu bayan sun kasance tsintsiya madaurin daya gabanin mu bayani wai hakan kuwa shi ne muna so mu fahimtar da mutane wannan bayani da za mu gabatar ba za mu gabatar da shi ba ne da niyyar cin fuskan wasu ko kuma cin mutuncin wasu ko kuma tona asirin wasu wanda kuma hakan ya kasance abu ne haramtacce a cikin addinin musulunci duk abin da za ka gabatar da shi tsakaninka da Allah sannan kuma ka yi adalci a ciki kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw lil walidayni wal aqrabin wal aqrabin duk wanda zai wani lacca ko wani bayani saboda cin fuskan wasu ko tona asirin wasu to Allah subhanahu wa ta'ala shi ma sai ya tona masa asiri to saboda haka mutane su fahimci cewa muna wannan bayani ne domin mu bayyana wuraren da musulman Nigeria suke kurakurai a matsayin yi musu nasiha domin su zo su janye daga waɗannan kurakurai su dawo kan hanya wannan shi ne manufar mu a kamar yadda muka bayyana a wancan sati kungiya ta izalatul bid'a wa iqamatus sunna kafuwarta tana da resuna ne kamar haka abu na farko shi ne ciwon da ya kafa ta ya kasance yana zaman lafiya da musulman duniya yana kuma zaman lafiya da musulman Nigeria sannan kuma yana ba da gudunmuwarsa a harkokin da'awa da karantarwa da yada addinin musulunci suna kuma aiki tare da Ahmad Bello wato Sardauna kafada da kafada har ya kai aka dauke su memba a Rabitatul Alam al-Islami wato Rabita da aka kirkira wacce take hade da garuruwa da kasashen musulmai na duniya gabaki daya wanda waɗannan kasashe suna hada wasu kudade domin a taimakawa addinin musulunci a warware matsalolin addinin musulunci a kasashen duniya gabaki daya yana cikin wannan aiki yana bada gudunmuwarsa kamar yadda ya gabata sai ya rubuta wani littafin sa kamar yadda muka bayyana a wancan sati wanda yake da suna al-aqidatu sahiha da ya rubuta wannan littafi a cikin littafin sai ya kafurta wasu daga cikin kajirawa da kuma tijaniyawa ko kuma umuman sufiya saboda ganin wasu ibarori ko kuma maganganu da ya gani a cikin littafan tijaniya musamman jawahir al-ma'ani da littafan kajiriya musamman littafin mai suna al-suyutat a wannan lokaci da wannan littafi ya fito shi ne kace na ce ya shiga tsakaninsa da musulman Nigeria wanda wannan shi ne ya haifar da rabuwar musulman Nigeria zuwa kashi-kashi kamar yadda ake ciki a wannan hali wannan bayani ya zo a cikin littafin al-islamu fi Nigeria wanda littafi ne wanda shek al-islamu al-yawma wa ghadan fi Nigeria littafi ne wanda shek Adam Abdullahi Ilori wanda abokinsa ne na kuf da kuf ya rubuta ainihin wannan littafi wanda ya yi wannan bayani da muka gabatar a shafi na 85 har zuwa 87 daga nan a wannan lokaci kuma da ya dan samu magoya baya sai ya dinga amfani da wasu kudade da ake aikowa daga Rabitatul Alam al-Islami domin a warware matsalolin musulman Nigeria kamar yadda ake aika waɗannan kudade zuwa sauran garuruwan Afrika na musulmai sai aka dinga amfani da waɗannan kudade wajen gina sabbin masallatun juma'a a garuruwa daban-daban da kuma ɗaukan nauyin wasu su je su yi da'awa a ƙarƙashin wannan ƙungiya wanda daga baya ya kafa ta mai suna izalatul bid'a wa iqamatus sunna kamar yadda har yanzu ne wannan littafi al-islam al-yawma wa ghadan fi Nigeria Sheikh Adam Abdullahi Ilori ya bayyana a shafi na 87 na wannan littafi bayan kafa wannan kungiya da bashi ainihin wannan suna isadatul bid'a wa iqamatus sunna, sai malaman suka ga cewa akwai kuskure wajen kafa kungiya saboda gusar da bid'a da kuma tabbatar da sunna. Saboda gusar da bid'a da tabbatar da sunna baya bukatan kafa wata kungiya gabanin ai haka. Kamar yadda Sheikh Usman Dan Fodio yana ɗaya daga cikin manyan malamai na duniya ma ba ma na Afrika ko na Nigeria ba, wadanda suka shahara da yakan bid'o'i da kuma tabbatar da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam. Ana cewa bayan shudewan al-Imam Shafi'i ne littafin al-Ibtisam da kuma Ibn al-Hajj ne littafi al-Madkhal, ba a samu wani malami da karfinsa da ilimin sa ya yaki bid'o'i kamar Sheikh Usman Dan Fodio ba, wanda littafin sa Iyaus Sunna wa Ikmalul Bid'a zai tabbatar da haka. A lokacin da Sheikh Usman Dan Fodio zai yaki bid'a ya tabbatar da sunna, bai kafa wata kungiya ba illa iyaka littafi ya rubuta ko ince littafai wadanda suke dauke da bayanin bid'o'in da suka yaɗu a zamanin sa, ake karantar da wadannan littafai kuma ake gusar da wadannan bid'o'i cikin hikima. Saboda haka an samu kuskure na farko wajen kafa ainihin wannan kungiya da sunar yaɗan bid'o'i da tabbatar da sunna. Saboda yaɗan bid'o'i ko tabbatar da sunna baya bukatan a kafa wata kungiya, an gane. Na biyu kuma an samu kuskure wajen sawa wannan kungiya din wannan suna. Saboda an fara shi ne da janibi na salbi, ma'ana janibi na salbi an fi himmantuwa ko damuwa da gusar da bid'a fiye da tabbatar da sunna. Wannan kuma ya saba wa manhajin shi Sheikh Usman Dan Fodio. Alal misali, sunan kungiyar ya fara ne da isalatul bid'a wa iqamatus sunna, yanda shi kuma Sheikh Usman Dan Fodio littafin da ya rubuta ya gabatar da raya sunna tukunnan a ƙarshe, sai ya zo ya ce kashe bid'a, yanda ya ce iyaus sunna wa iqamatul bid'a. Wannan ya nuna manhajin Sheikh Usman Dan Fodio shi ne zai kashe bid'o, yana kashe bid'o'i ne ta hanyar rayar da sunna. Ma'ana a duk lokacin da ka zo kake rayar da sunna, to bid'ar da kanta za ta mutu, an gane. Maimakon a zo a ce sai an gusar da bid'a tukunna, za a zo a kafa sunna. Saboda za a iya cin nasarar gusar da bid'ar sannan sunnar ta ki kafuwa, an gane. To wannan yana nuna an samu kuskure wajen kafa kungiya saboda wannan manufa, kamar yadda aka samu kuskure wajen sanyawa wannan kungiya din suna izalatul bid'a wa iqamatus sunna. Abin da ya dace iqamatus sunna wa izalatul bid'a, kamar yadda malaman suka yi nakadin wannan suna kenan. Wannan a dangane da kafa ainihin wannan suna ko kuma kafa kungiyar nan da wannan suna. Za ka samu wannan bayanin da muka yi a cikin wannan littafin har yanzu al-Islam yau ma wakadan fi Nigeria na abokinsa na kub da kub shafi na tafai. Abu na biyu shi ne an samu kurakurai a manhaji, ma'ana hanyoyi na gusar da bid'a da kuma tabbatar da sunna, an samu wasu kurakurai. Abu na farko, an yi amfani da tsanani da kuntatawa da kuma rashin hikima. Alhali Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al-hasana. A lokacin da aka fito ana kokarin yakan wasu bid'o'i, ya kamata a bi shi da hikima, a yaki bid'o'i da hikima kuma a tabbatar da sunna din cikin hikima. Amma sai aka fara shi ba tare da hikima ba, zage-zagen malamai da kushe-kushe da yi wa iyaye tawaye da tashirta mutane da nasabta su zuwa shirka, wanda wannan manhaji ne wanda yake akwai kuskure. Domin wanda yake kowa tashirci Fir'auna da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko masa da annabi Musa da annabi Haruna cewa ya yi musu faƙula lahu qawlan layyina, ku gaya masa magana mai daɗi. Saboda haka a lokacin da suka ga wasu bidiyoyi sun yaɗu cikin musulmai, bai kamata su fito ba hikima, su fito ta hanyar yi wa iyaye tawaye ko kuma nasabta mutane zuwa shirka ko zuwa kafirci da makamashin wannan ba. Wannan shi ne kuskure na farko da aka samu wajen manhaji. ko kuma hanyar da suka dauka na tabbatar da sunna da kuma gusar da matsala ta kafirta musulmai saboda duk mutumin da ka zo da farko kace masa kai kafiri ne ko kai mushriki ne to da farko ma ka kulla gaba tsakaninka da shi ka kinna yaki tsakaninka da shi to babu wani abin da zaka kira shi zuwa ga wannan abin ya karba ko bid'a ne kace bid'a ne ya bari bare bari ba ko sunna ce kace yayi bare ba saboda ka raba tsakaninka da shi ka ce shi kace yi ne kai ne musulmi sai sama Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi ko annabi Musa da annabi Haruna zuwa Fir'auna sai yake masa yake musu faqula lahu qawlan layyina kamar yadda ya gabata kuma manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Dharr al-Ghifari yake cewa man da'a rajulan bil kufri aw qala ya adu wallah wa laysa kadhalika hara alayhi manzo sallallahu alaihi wasallam yake duk mutumin da ya kira mutum da kafirci ko yake da mutum ya adu wallah to in mutum ba kafiri bane wannan kafirci zai dawo kansa kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito da wannan lafazi kusure na biyu a manhaji shine sun fara kokarin gusar da bid'a gabanin su fahimci menene bid'a kanta ma'ana ba zai yiwu ka gusar da abu ko ka yaki abun ba ka ji abin shi wannan abu farko shine ka san shin wannan abun da kake so ka yaka yaya yake menene ka samu ilimin sa an gani sannan kuma da jahilcar hanyoyi da ake bi ake gusar da bid'a ake tabbatar da sunna abin da ya janyo haka kuwa kamar yadda zai zo galibin waɗanda aka sa su gaba su zamanto su ne masu da'awa na rayar sunna da kuma gusar da bid'a ba malamai bane ko ba masu ilimi bane a duk lokacin da ka sa waɗanda ba masu ilimi bane ba malamai bane a harkar addini to za su kwaba shi yadda abin yake daban kuma yadda za su fahimce shi daban kuma a yadda fahimtar su yake haka za su gina da'awar su a kai an gane alal misali malaman sun shimfiɗa sharuɗa guda uku na gusar da bid'a sharadi na farko shine wannan bid'ar da za ta gusar ya kasance bid'a ce muharrama ijma'a wannan bid'a din an yi ijma'i a kan cewa haramtacciyar bid'a ce sharadi na biyu shine bayan an yi ijma'i cewa haramtacciyar bid'a ce ya kasance kokarin gusar da ita ba zai janyo abin da ya cuta hatsari ba an gane ba zai janyo abin da ya fi hatsari ba misali manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito daga hadisin Aisha da ashabu sunan Aisha radiyallahu ta'ala anha take da manzo sallallahu alaihi wasallam ina so na shiga cikin dakin Ka'aba nayi sallah sai manzo ya kama hannunta ya kawo ta ijin ma'ana gun da aka kewaya wani katanga da aka kewaya gefe ko arewa da dakin Ka'aba ya kawo ta wajen yake ki sallah wajen sai ta ya cikin dakin Ka'aba nake sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace ai nan ma cikin Ka'aba ne saboda mutane ki yana nufin Quraishawa da suka tayin kina dakin Ka'aban kudin su na halal ya gaza su gina shi gaba kida sai suka gina iyaka inda za su gina wasu kabari amma nan gunda na tawo kidin shi ma cikin dakin Ka'aba ne sai ya kana ce mata ba dan mutanen ki ba dan mutane sabbin musulunta bane zan rusa dakin Ka'aba na shigar da hijir din cikin dakin Ka'aba kaga anan manzo sallallahu alaihi wasallama yana nuna cewa akwai abin da ba daidai bane amma idan gusar da shi sai janyo cikin to kokarin gusar da wannan abin bai halitta ba musulmi an gane ku duba dai abu mai muhimmanci kamar dakin Ka'aba aka rage wani bangare ba shigar da shi ciki ba manzo yace ba dan mutane sabbin musulunta bane in na rusa Ka'aba za su ce to shi yana cewa ya zo jaddada a addinin Annabi Ibrahim sannan kuma ya zo yana rusa dakin da Annabi Ibrahim ya gina wannan sai afkar da cikin to saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake dan wannan ne ya bai yace Imam Shaukani a Nailul Awtar yake cewa wannan hadisi dalili ne akan cewa ya halitta a bar wasu sunnoni idan rayar da su zai janyo da cikinsu ko abin da ya fi wannan saboda haka ya ce wannan hadisi akwai wannan dalala a ciki sharadi na uku kuma da malamai suka bayar shine bid'ar da za a gusar ta kasance ba ba za ta iya shiga kowanne babi daga cikin babobi na fiqhu ba. Misali akwai wasu bid'o'i amma za ta iya shigar da su karkashin wani babi na fiqhu. Irin waɗannan ba za a ma kokarin gusar da su ba saboda suna da wajibi na shigar da su cikin wani babi daga cikin babobi na fiqhu. Adal misali kamar taron suna ko taron aure. Taron suna ko taron aure ake iya shigar da shi babin walima. Mana walima duk wani abun farin cikin da ya same ka ka tara mutane iya abin da yake hannunka ya samu ka ba su ci su waje. Saboda haka zai iya shiga karkashin wannan. To kasancewar akwai jarintar waɗannan sharuɗa na gusar da bid'a to sai suke shigar da wasu abubuwan da bai halitta a taƙo su ba za su dauko za su tada wasu fitintinu sannan kuma ba su samu hakkake wannan hadabi na gusar da bid'o'i da kuma tabbatar da sunnoni ba saboda jahiltar tawajib da ka'idodi na gusar da su din da kuma tabbatar da sunnoni. Sannan kuma kuskure na hudu shine kafa masu da'awa waɗanda suke jahilai ne ko daga ƴan kasuwa ko daga ma'aikata ko wasu samari waɗanda ba su da alaƙa da ilimi ba su da alaƙa da malamai aka sa su a gaba aka ce su ne za su gusar da bid'o'i su ne kuma za su raya sunnoni. Alhali Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man tabi'ani ala basiratin ana wa man tabi'ani. Manzo sallallahu alaihi wasallama Allah yake mata kace zan yi kira zuwa ga Allah ni da waɗanda suke bi ni ala basira akan ilimi ba kan jahilci ba. A lokacin da aka tura wasu ɗan kasuwa wasu ma'aikatan gwamnati wasu samari waɗanda ba su da alaƙa da ilimi ko malamai aka ce su yi da'awa to za a samu kurakurai akan wannan da'awa nasu. Sannan kuma abu na biyar shi ne himmantuwa ko kuma ba wa sunna ɗin sunna ba wa sunna muhimmanci fiye da aikata wajibabbu da kuma barin abubuwa haramtattu. Wannan ma yana ɗaya daga cikin kurakuran da aka samu. Ma'ana wajibi da haramun su ne suke gaba da sunna. Sai suka yi ihimali suka bar wasu abubuwa haramtattu da yawa da wannan al'umma suke aikatawa. Basu ba sa magana a kai ba sa ƙoƙarin hana waɗannan abubuwa haramtattu. Abubuwa da yawa wajibabbu kuma wannan al'umma suke ihimalin aikata su. Ba sa ƙoƙari a kan yaɗa aikata waɗannan abubuwa wajibabbu sai suka iya kance ko ba wa sunna muhimmanci fiye da gusar da haramtattun abubuwa da kuma tabbatar da abubuwa wajibabbu. An gane? A sunna ma sai aka ɗauki wasu abubuwa. Misali idan ka kafa gemu ka ɗaga wandon ka shi kenan kai ahlus sunna ne. Ko da kai masnafi ne kana cin riba kana cin zuciyar azzalumai kana luwaɗi in dai kai wannan kawai sai kana cikin ahlus sunna. To wannan yana ɗaya daga cikin kuskure a manhaji. Sannan kuma daga cikin waɗannan abubuwa mana manhaji duk da suna da yawa za mu takaita su akwai rinjayar da ɓangaren salbi a kan ɓangaren ijabi. Ma'ana idan za ka yi ƙoƙarin ka gusar da bid'a za ka yi ɗin da kanka za ka dinga raya ainihin sunna ɗin. Mutane suka ga kana raya sunna a lokacin da ka hana bid'a ɗin sai su hannu su bari. Amma idan ana ganin cewa kai kanka ɗin ba a ganin wasu sunnoni kana raya da su sannan ka zo ka hana wata bid'a mutane ba za su ainihin fahimce ka ba. Sai a samu tanakudi a manhajinka. Ma'ana ka ce wani abu bid'a ne ka zo ka aikata wani abu izakili irinsa ka ce ba bid'a ba ne. Kaga kenan akwai tanakudi. To wannan yana ɗaya daga cikin kuskure da aka samu wajen manhaji ko kuma hanya na gusar da bid'a ɗin da kuma raya sunna. Abu na gaba da ainihin za mu yi bayani a kai shi ne wasu abubuwa waɗanda suke tabbatattu a littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ko ɗaya daga cikinsu amma suka kore waɗannan abubuwa. Ma'ana suka ƙi gaskanta kasantuwar waɗannan abubuwa in ma saboda son rai ko kuma jahiltar wannan abin tabbatacce ne a cikin littafin Allah ko a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Su ma abubuwa ne da yawa za mu iya taƙaita su kamar haka. daga na farko sun kore halarci a taru a gudaya ana ambaton Allah ko kuma a bayyana ambaton Allah alhali wadannan abubuwa sun tabbata a cikin hadisi sahihai kamar yadda suka tabbata a cikin Qur'ani Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wasjir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi alladhina yad'una ma'nas alladhina yadhkuruna wannan yana nuna wadannan mutane da manzo sallallahu alaihi wasallam ake umartan sa yayi hakurin zama da su haduwa suke suke ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a hadisi kuma akwai hadisin da Bukhari ya rawaito shi da Muslim daga hadisi Abu Huraira manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi ta'ala mala'ikatan yatufuna fi turuq yaltamisuna ahla dhikr Allah subhanahu wa ta'ala yana da mala'iku suna kekewayawa akan tituna suna neman wadanda suka taru a waje ɗaya suke ambaton Allah a riwaya ta Muslim shi ma daga hadisin Abu Huraira yatatabba'una majalis dhikr fa idha wajadu majlisan fihi dhikrun qa'adu ma'ahum suna tatabbi ma'ana neman majlisoci wurin da ake taruwa ake ambaton Allah a lokacin da suka gani wani majalisa an taru ana ambaton Allah sai su zauna su mala'ikun tare da su wadannan hadisai da wancan aya sun tabbatar da cewa ja'izi ne a taru a ambaci Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda kuma ja'izi ne a bayyana ambaton Allah din subhanahu wa ta'ala saboda babu fa'idan ku taru ku zauna a gu daya kowa ya ambaci Allah kuma a ce kuma kun taru ne saboda ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala sai dai in gaba ɗayan ku ne kuke haduwa kuke ambaton Allah a wannan ne za a ce kun taru kuna ambaton Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma lafazi na majalis ko kuma majlis ba a faɗan sa ga mutum daya kai dai idan ka zauna ba a cewa majlis sai dai gun kai da wasu ne kuke zama kun ga wannan abu ne tabbatacce a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama amma suka kore shi daga cikin waɗannan abubuwa har yanzu akwai wali ko waliyai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala da hadisai suka tabbatar sannan kuma wasu suke cewa babu waliyai ma'ana kowa ma waliyi ne kawai wanda kuma idan haka ne kowa ma waliyi ne a wannan lokaci malaman da suka yi rubutu akan awliya kamar su Abu Nu'aym Ahliyatul Awliya da sauran malamai da suka yi rubutu a Karamatul Awliya babu bukatan a rubuta tunda kowa ma waliyi ne yanzu za a bata lokaci kuma a zuwa ce za a yi rubutu a yi bayani a san ko su wane ne waliyai an gane sannan kuma idan kowa waliyi ne waliyai Allah yana ba su karama me yasa ba a ganin karama a hannun kowa to saboda haka wannan abu ne tabbatacce a cikin Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun domin ya nuna cewa ba kowa bane waliyi yake cewa lahumul bushra fil hayati dunya wa akhirah saboda ba kowanne musulmi bane yake da bishara a duniya da lafiya wannan yana nuna cewa waɗannan awliya'ullah wasu mutane ne ke bantattu ba kowa bane zai shiga cikin su saboda su Allah yake da humul bushra fil hayati dunya wa akhirah haka nan manzo a hadisi mutafakun alaihi da yake cewa man adali waliyan faqad azantuhu fil harbi a karshe sai ya faɗi wata sifa wannan sifa ba a samun sa sai ga wanda yake da wilaya yake cewa la in sa'alani la utiyannahu wa la in sa'adani la uizannahu wannan ba kowa bane yake da yake wanda ya take wannan matsayi yake idan ya roke ni zan ba shi abin da ya roka nan take wane ne daga ya ɗaga hannu kafin ya saukar da hannunsa abin da ya roka ya kasance haka ba kowa bane haka nan ba kowa bane in ya nemi sani da abu nan take Allah zai sare shi wani akwai wanda zai shekara goma yana addu'a ba bukatun sa bai biya ba amma faɗan wannan yana nuna cewa ba kowa bane wani an gane saboda wannan nisa ce ta su waliyai daga su roƙi Allah nan take Allah subhanahu ta'ala sai an samu sannan kuma sun kore karamomin waliyan kamar yadda suka kore waliyan suka ce kowa waliyai kowa waliyai ne ya shi Usman dan Fodiyo a karshen iya usunna yake cewa ana tsoron wanda yake inkarin karamomin waliyai kada ya cika ba tare da imani ba ma'ana wanda yake inkarin karamomin waliyai ana masa tsoron cikawa ba tare da imani ba shima karamomi sun tabbata a cikin ayoyin Qur'ani masu yawan gaske Allah yana cewa hujji ilayki bi jiz'in nakhlati tasaqat alayki rutban jamiya
fututtire da dino ne fututtire shine da dino da aka guntula shi
a ina za a samu ƴaƴan da dino a guntulan ko yankakken da dino ba za a samu ba amma Allah ya ce wa Maryam hujji ilayki bi jiz'in nakhla kina girgiza wannan kututtire da dino ƴaƴa rutba na da dino za su dinga zuba kina ci haka wannan karama ce haka kala ya Maryam anna laki hadha qala huwa min indillah haka ashabul kafi kisar yana nan a cikin Qur'ani shekara 300 suke suna yin bacci haka wannan karama ce waye ke fiyar da su waye ke shayar da su me yasa jikin su kasa bai shinye ba shekara 300 haka kissa ta Zulkarnaini a Qur'ani yake kissa ta Zulkarnaini ya kewaye duniyar nan gabaki daya matsala shamsi maghriba shamsi ya tafi wanda duk da yanzu ana da jirage da abubuwa da dama har yanzu ba samu mutumin da ya kewaye duniya gaba ɗaya ba saboda haka karama tabbatacce ne a Qur'ani a ayoyi masu yawan gaske a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama sahihai wanda Bukhari da Muslim suka rawaito da yawa tabbatattu ne kuma malamai magabata sun yi rubuce-rubuce da yawa akan karamatul awliya sannan duk littattafan hadisi in ka duba zaka ga an rubuta babu karamatul awliya sannan kuma daga cikin waɗannan abubuwa akwai afdaliya sun kore afdaliya ma'ana babu fifiko tsakanin musulmai ma'ana ni da kai da waye kowa ma in musulmi ne dukkan mu ɗaya haka wannan wanda ya kore afdaliya fifiko tsakanin mutane to ya kamata a binciki hankalinsa saboda hankali ma yana nuna cewa kowa da kowa ba ɗaya bane a hankali ma sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Qur'ani tun daga annabawa da mursalai da sauran mutane ya nuna cewa akwai fifiko a tsakanin su Allah yana cewa tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd wannan bangaren manzanni bangaren annabawa yake cewa faddalna wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd bangaren annabawa bangaren mutane wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajati yattakida ba'dahum ba'dan sufriya da ayoyi masu yawan gaske hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun wata aya ce to la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayra uli dharari walmujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja haka nan ayoyi da yawa wanda suke nuna cewa musulmai daban-daban su an gane wanda kuma zai faɗi haka kokari yake ya ce imaninsa da imanin sai na Abubakar ne dai ha kokari yake ya faɗi haka to saboda haka wannan abu ne a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama a Qur'ani tabbatacce ne wanda kuma suka zo suke kokarin kore shi muna kare jaddadawa mutane ba muna wannan lacca bane saboda cin mutuncin wasu ko tona asirin wasu ko cin tukkan wasu muna yin sa ne saboda mu yi wa waɗanda suke da irin waɗannan akidu nasiha wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nufe shi da rahama ya dawo kan gaskiya ya bi waɗannan ayoyi da hadisi da muke kafa dalili da su ya ajiye sauransa wanda shi ne manufarmu ba tone tonen asirai ko kuma cin fuskan wasu ba kamar yadda wasu suke tsammanin haka abu kuma na gaba da yana cikin abubuwan da suka kore shi shine sun kore fadala ma'ana abin da ake kiransa fadala shine wani abu ne za ka yi shi kaɗan Allah ya baka lada da yawa sun kore shi wannan abu kuma tabbatacce ne a cikin Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha haka Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗi adadin ladan da mai infaki zai samu sai ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha ma'ana wannan adadi wanda kowanne mai infaki za a bashi ne amma wasu Allah subhanahu wa ta'ala da rahamansa da fadalansa yake iya ninninka musu sama da wannan an gane sannan kuma haka nan ayoyi da suke magana akan fadala wallahu dhul fadli al-azim wallahu dhul fadli al-azim zalika al-fadlu min Allah ayoyi suna nan a cikin Qur'ani kusan ɗari wanda suka tabbata da haka a hadisan manzo kuwa sallallahu alaihi wasallama akwai hadisin da Imam Bukhari ya rawaito manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa suratul ikhlas ta'dilu suratul quran in ka karanta kullu wallahu kaba daya kaman ka karanta ibu 20 ne a cikin quran ma'ana ladan da za a baka cikin ladan wanda ya karanta ibu 20 ne a quran kenan idan ka karanta kullu wallahu kafa uku kana da lada na khatma kaga wannan fadala ne da hadisi masu yawan gaske wanda suka tabbatar da fadalan Allah subhanahu wataala wanda yake da girma yake da fadi wanda kuma ba shi da iyaka sannan kuma daga cikin waɗannan abubuwa sun kore kashafi ya ce shi da kashafi shine wani abu ne wanda yake koyi Allah subhanahu wataala yake iya yayi wa wasu su kai shi wannan ya tabbata a cikin Qur'ani a kissa ta Annabi Sulaiman alaihi salam قال الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك به قبل ان يرتد اليك طرفك ان جاني wannan kake ne saboda ba zai yiwu ka dauko abin da baka ganshi ba aka aike ka tsaki aka ce wani dauko abu kaza ka dauko kaza ki kawo kace ga baka ganshi ba sai ya zaka dauko ka kawo shi wannan yana nuna shi wannan aljani wanda aka ba shi ilimin dauko gadon gidisu amma sai shi ya ga gadon ne gabanin kittawan ido sai ya dauko ya zo da shi an gani kenan wannan aya ta tabbatar mana da kishi ayar kuma ta tabbatar mana da karama saboda wannan karama shi da Allah subhanahu wataala ya ba shi wannan aljani kamar da mun sha bayani cewa karama mutane suka iya samu sa aljani suka iya samu sa yara suka iya samu sa mata suka iya samu sa zuwa karshen abin da muka bayyana a hadisi ko tarihin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama tabbatatu kissa ta sariya Sayyidina Umar yana nan yana kutuba a minbarin Madina tsakaninsa da kumandansa mai suna Sariya akwai ɗaruruka kilomitoci ko mil amma daga halin da wancan kumandan nashi yake sai masa magana yace ya Sariya aljabal 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 yake kiransa saboda ya ga halin da yake yace ya haura kan dutse ta nan ne zai ci nasara a wannan yaki da yake kaga wannan tabbatacce ne sannan kuma daga ciki akwai amfani da ayoyin Qur'ani da sunayen Allah wajen kariya abinda aka fi kiransa ar-ruqa an gane in ka duba sai ta san fiku zaka ga sun yi bayani akan wannan ar-ruqa ma'ana shi ne kai amfani da ayoyin Qur'ani ko Qur'ani kansa ko sunayen Allah ko wasu surori daga Qur'ani wajen kariya ko biyan bukatarka wanda kuma wannan tabbatacce ne a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma Qur'ani a Qur'ani Allah subhanahu wataala yake cewa wa nunzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin kul huwa lil ladina amanu hudan wa shifaa'un lima fi sudur da ayoyi masu yawan gaske wanda Allah subhanahu wataala yake tabbatar da cewa Qur'ani akwai warkar da zukata da kuma gangan jiki a cikin sa a hadisin manzo hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda aka nemi shi ya karantawa ko ya tofawa wani sarki suratul fatiha ya warke sarkin ya baki akuya 30 manzo yace inna haqqa ma ta'khuduna alayhi ajr kitabullah an gani domin sun yi shakkar amfani da waɗannan dabbobi da aka basu sai sun je sun tambayi manzo da suka tambayi manzo yace ku je ku raba halal ne ni ma ku kawo mini kaso na yace ai babu abin da ya cancanta ku karbi lada a kansa kaman littafin Allah kaga kenan ka rubuta ayoyin Qur'ani ko ka rubuta shi ka daura wa jikinka da duk hanyoyin da za ka yi amfani da ayoyin Qur'ani da sunayen Allah wajen kariya ko biyan bukata ja'izi ne da nufin Qur'ani ja'izi ne a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma sun zo sun kore shi ba sai a kore shi din ba suka ce me yin sa ma mushriki ne ko yayi shirka sannan kuma daga cikin waɗannan abubuwa akwai kore biyayya ga iyaye musamman lokacin da izala take zafi zafinta sharadin izala shi ne sai kai baran baran da iyayenka ma'ana da farko ma ka ce iyayenka waɗanda a dalilin su ka samu kanka ka zama kai musulmi ne sai kai intikadin su mushrike ne ka musu tawaye ka tattare kayanka ka bar gidan anan za a yarda kai dan izala ne a wancan lokacin wanda kuma biyayya ga iyaye tabbatacce ne a cikin Qur'ani ko da ma iyaye mushrike ne inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa kitta mushrikeen Allah subhanahu wa ta'ala yake kasance kana gogayya da su kana kyautata musu ko da ma mushrikai ne ballantanan musulmai ne masu sallah masu cewa la ilaha illallah wanda haka nan ya tabbata a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yawa har manzo ya kidaya sabawa iyaye da rashin yi musu biyayya yana daya daga cikin manyan manyan kaba'irori daga cikin waɗannan abubuwa kuma addu'a a bayan sallah bayan sallah addu'an da malamai suke sabani akan ingancin sa da rashin ingancin sa shine ayyanannen addu'a ma'ana a cikin karanta kul wallahu kafa kaza salatu annabi goma irin wannan ne wanda hakan ma sai Usman da Fodiu a riyawu sunna ya tabbatar da shi yake cewa tunda asalin addu'a mashru'i ne ya tabbata a Qur'ani da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ba a yin addu'a sai da sunayen Allah kamar yanda Allah yake walillahi asma'ul husna fad'uhu biha sai ya rinjayar da halarcin ayyanannen addu'a idan kai sallah ka zauna kai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 33 ku amma za ka ji ka ga an yi sallah mai mutum ne da yake ba kaga idan sunna zai laya in baya so ne a ce ai kul wallahu kafa ku salatu annabi goma to ya zauna mana yayi tasbihi din 33 ku wanda ya tabbata shi sunna da in sunna yake so ya laya an gani ya zo a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama yana daya daga cikin addu'o'in da aka karba addu'ar da aka yi shi bayan sallah hadisi Abu Umama radiyallahu ta'ala anhu ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama yace ayyu du'a asma wani addu'a ne aka yi karbansa sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace jawfan layl al-akhir wa jubra salawat al-maktubat yace addu'ar da aka yi karba addu'ar da zaka yi tsakan dare da kuma addu'ar da zaka yi dabta ka gama sallah wajibabu ma'ana sallah lokuta guda biyar wanda wannan hadisi ne sahihi Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya hasana shi kamar yadda kuma muka bayyana Sheikh Usman Dan Fodiu ya rinjayar da halarcin ko da ayyanannen addu'a ne saboda mashru'i ne kuma ana addu'a ne da sunayen Allah kamar yadda Allah yake walillahi asma'ul husna fad'uhu biha kamar yadda kuma suka kore addu'a ga mamaci wanda kuma ya tabbata a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama sahihai daga cikin wannan hadisi hadisin sayyidina Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min ad-dafn waqafa sayyidina Usman yake manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya gama binne mamaci sai tsaya wa kala sai yake istaghfiru li akhikum wa salu lahu at-tasbita fa innahu al-an sai tsaya ya ce to ku tsaya ku yi nema wa ɗan uwanku gafara da tabati wajen tambayan da za a masa kada ya rude ya ansa tambayar daidai saboda yanzu nan ana shige shige tambayan sa an gane wannan hadisi ne Abu Dawud ya rawaito Imam An-Nawawi a Riyadus Salihin bayan ya kawo wannan hadisi a babin da ya kira shi babu du'a'i lil mayyit wal qu'ud inda qabrihi ba'da dafnihi والدعاء له والاستغفار والقراءة باي أولا بادي دي كاو يكي وقال الشافعي يستحب أن يقرأ شيء من القرآن إمام الشافعي يجي أنا كن أكرم تولي أبو دك القرآن يكي إذا كان سوتي القرآن ما قبعك إنسا أبلي وان دي يكي رسو فمني لي دليل متين يا رسو ما يسينك لي كمين دي حكا يا كفل شاف كن قدن ما يسينك لي أم بنيشي ما لم يسين سونا ذاتي أدوا كشي ستايسي تشين سبيرياني ai ya ka garin nan to ga kuma wannan hadisi ya tabbata manzo bai taba binne yaji sai na usu bai taba binne mamaci an wani yan sai ba sai ya ce ku tsaya ku yi wa dan uwan ku addu'a kai kuma ma shi kai ba amma kace a wani bid'a ne ka amsa addu'a kaga wannan abu duba ne sosai sai ka iyaye su mayar da hankali kada su yarda ƴaƴansu su shiga cikin irin waɗannan aƙidu saboda in sun mutu ko ba za a musu addu'a ba kaga kenan amfanin da dama ka mutu ya amfane ka yi maka addu'a shi ne kaga dan da za ka haifa zai hana a maka addu'a bayan ka mutu to wannan ba da bane an gane to ga kuma hadisi ne ya tabbata ce daga cikin waɗannan abubuwa wanda shi ne za mu ambata na ƙarshe saboda yawan su kuma muna ƙara tabbatarwa ba wai muna nufin tore-toren addini ba ne muna bayyana wa waɗanda suke ganin abin gaskiya ne su fahimci cewa ba gaskiya ba ne. Kisa kowanne abu muka bayyana sai mun kawo hadisi ko aya domin mu nuna cewa wannan abu ba ra'ayi ba ne, Allah ne manzo ne ya faɗa, domin mu bayyana wa waɗanda ba su san cikin abin ba. An gane abu na ƙarshe da za mu bayyana a wannan babi kore ilhama. Ilham wani abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake jefa wa zukatan mumunai. Ilimi ne yake jefa wa zukatan mumunai. Wani abin da baka san shi ba sai ka zo ka san shi. Misali akan ilhama wanda za a yi fahimta shi ne ilimomin nan da aka kirkiro. Misali da ba nahau, babu aruz, babu balaga. Allah subhanahu wa ta'ala ya jefa ilhaman nahau da balaga da aruz da babu su. Allah ya jefa su kwalakwalan wasu bayin su salihai mumunai suka kirkiro nahau da sarfu da balaga da wasu ilimomi. An gane kaman Imam al-Khalil wanda yake kirkiri ilimi na aruz, makera ya je ya ji ana dukan kashi ken kawai sai ya tuna ya ce a hai waƙoƙin nan ma da ake rerawa na Larabawa suna da wazari. Allah ya musu ilhamin yake kirkiri ilimin aruz. To wannan abu ne wanda yake tabbatacce a Qur'ani. Daga cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa auha rabbuka ila an-nahl an tattabi min al-jibali biha. Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa kudan zuma ilhama, anan wa auha ya zo da ma'ana na alhama, saboda wahayi yana zuwa da ma'ana wahayi wanda mala'ika zai saukar wa manzanni da kuma ma'ana na ilhama. Daga cikin waɗannan ayoyi har yanzu inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa auhayna ila ummi Musa an irji'i, saboda uwar annabi Isa ba ta da annabta. Allah kuma yake wa auhayna ila ummi Musa, ma'ana wa alhamna, mun yi wa uwar annabi Musa ilhama. Kenan ilhama tabbatacce ne a cikin Qur'ani. Ta hanyar ilhama Allah subhanahu wa ta'ala yake iya ba ka abubuwa da dama. A hadisi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kad kana fima qablakum min al-umami nasul muhaddathuna fa in yaku fi ummati fa innahu umar. Manzo yake a sauran al'ummomi da suka gabata na da akwai wasu mutane waɗanda ake musu ilhama, in akwai su kuwa a cikin al'umma ta su sai na Umar yana ciki. Muhaddathuna fi mulhamuna, waɗanda ake musu ilhama. Wannan hadisi Bukhari ne ya rawaito. A wani lafazi da Bukhari ya rawaito a hadisi Abdullahi bin Umar yake cewa ma kala Umar inni la azunnuhu kaza illa kana kama yadunnu. Abdullahi bin Umar yake cewa babu wani abin da sai na Umar zai ce ina tsammanin wannan abu kaza yake, sai wannan abin ya kasance kaman yanda yake tsammani. Ta saboda haka ilhama tabbatacce ne a cikin Qur'ani, tabbatacce ne a cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama, babu majali na ainihin inkarinsa. Za mu bar wannan fage shi ma ba wai mun kure bayanin abubuwan gaba ɗaya ba ne waɗanda suke tabbatattu kuma suka kore shi. Za mu wuce bayani a kan tanakudar, wato tanakudin da suke samu a tsakaninsu. Ma'ana tanakudi ka faɗi abu ka zo ka warware shi da kanka. Tanakudi dalili ne na rashin gaskiya. Duk mutumin da zai yi abu ya warware shi ta wani hanya, wannan yana nuna abin da yake ɗin ba gaskiya ba ne. Misali na farko da za mu bayar abinda Sheikh Adam Ilori ya bayyana a littafin da muka gabatar Al-Islamul Yawma wa Gadan fi Nijeriya, shafi na 88 zuwa shafi na 89, yake cewa shi wanda ya kirkiri wannan kungiya a lokacin da Sheikh Ibrahim Iyas rahimahullah ya rubuta wani littafin da mai suna Raf'ul Mala amman salla wa qabada iktida'an bi sayyidi ana. Wannan littafi da ya rubuta ya tabbatar da hadisai da suke nuna manzo sallallahu alaihi wasallam in yana sallah yana yin kabaru. Saboda haka ya umarci mabiyansa duk in za su yi sallah su dinga yin kabaru. A wannan lokaci shi wanda ya kirkiri wannan kungiya sai ya fitar da fatawan da ya lazantawa limaman masallatai na faɗin Nijeriya gabaki ɗaya kada su yi kabaru a lokacin da za su sallah. Ma'ana dole ne to yi sadar. Wannan kuma tanakudi ne, saboda kai da kake za ka raya sunna sannan kuma ka hana sunna. Tabbatacce a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam, saboda kafa sunna ce tabbatacciya. kaga wannan tanakuti ne na farko daga cikin wadannan tanakudai kafir ta kafirawa sannan kuma da rashin kafirta shi Usman da Fodlo saboda shi ba kafire ne in sauran kafirawa da Tijaniyawa wadanda suke riko da tariku shin kafire ne lazimin ne shi Usman da Fodlo shi ma ya kasance kafire an gane amma kasan cewar idan ya kafirta shi Usman da Fodlo ba zai zauna a Nigeria lafiya ba saboda kakan sardauna ne amma ba a shigar da shi cikin wadanda cikin kafirawan da suka kafirce ba kaga wannan wannan tanakudi ne an gane wannan tanakudi ne sannan kuma daga cikin tanakudat har yanzu wadanda ka samu musulunci ta hannunsu iyayenka da kakanninka suka samu musulunci ta hannunsu in suka zo suka zamanto kafirai ta yaya kai kuma ka zamanto musulmi saboda musulunci da ya fito a hannun kafiri ko mushriki ba al'akari idan kafiri ya musuluntar da kai ba al'akari da musuluncinka ko mushriki ya musuluntar da kai ba al'akari musuluncinka kaga tanakudi ne ba zai yiwu waɗanda suka shigar da iyayenka da kakanninka har ka samu kanka musulmi su zamanto kafiri ko mushrikai kai kuma ka zamanto musulmi ba kaga wannan tanakudi ne daga cikin waɗannan tanakudai shine har yanzu gadon iyaye waɗanda ake kira su mushrikai ma'ana galibi waɗanda suka shiga izala gidajen da suke zaune galibi gidajen gado ne sannan kuma iyayensu din ba 'yan izala ba ne saboda haka da suka kafirta iyayensu suka ce su mushrikai ne ai musulmi baya gado mushriki ne musulmi baya gado kafir saboda haka idan har da gaske ne iyayenka ba musulmai ba ne mushrikai ne to ya sa kuke a gidan da ka gada a iyayenka ko kuma dukiyan da ka gada a wajen iyayenka sai ka mayar saboda bai halitta musulmi ya gadi mushriki ko kafir ba haka wannan tanakudi ne bai daga cikin waɗannan tanakudai har yanzu binne mamatan ɗan izala cikin makabartan waɗanda suke kira su mushrikai mana babu wani makabarta daga cikin makabartu wadda suke binne mamatan su ba ce akwai waɗanda aka binne daga cikin waɗanda suke kiran su mushrikai bai halitta kuma a binne musulmi a cikin makabartan mushrikai ba in har ya tabbata su mushrikai ne in ya tabbata su mushrikai ne to bai halitta a ɗau musulmi mumini na kwarai a cikin su kuma a binne shi ba daga cikin waɗannan tanakudar har yanzu kasancewar sunusiya da kajiriya ko tijaniya babu su a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama to bid'a ne tanakudi a nan shine akwai izalatul bid'a wanda mata sunna zamanin manzo Allah idan kuma ka kwatanta za ka ga cewa kajiriya ita kajiriya da tijaniya gabaki ɗaya sun fi izala ta ɗaya saboda idan ka kwatanta da rasuwan Sheikh Abdul Qadir zuwa yanzu akwai shekara 885 kenan kajiriya akalla tana da shekara 885 idan kai lissafi daga rasuwan Sheikh Tijani zuwa yanzu Tijaniya akalla tana da shekara 1999 aka kashe izara ni dai ban manta ba lokacin ina yaro akalla dai ba zai wuce tsakanin 1978 zuwa 1979 ba ko 76 kamar yadda wani yake kada ke za ka ce 76 ne ka buga za ka ga shekara nawa ne waye shi dadewa ya zai abin da yake da shi wanda aka kirkire aka kirkire shi 1976 ma'ana idan kai lissafi zai baka kusan shekara 29 ko 30 to wannan ya kasance ba bid'a ba ne sannan kuma abin da ya kai shekara 190 ko 885 ya kasance bid'a ne wannan tanakudi ne daga cikin waɗannan tanakudai kuma shi ne wasu daga cikinsu a ɓoye suke iya zuwa cikin dare gun waɗanda suke cewa mushrikai ne suna musu addu'a Allah kuma subhanahu wa ta'ala baya karɓar addu'ar mushrikai والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بذلك saboda haka idan ya tabbata in ya tabbata su mushrikai ne me yasa ake jin dare a nade a buya a je a nemi albarkacin addu'a wanda idan ka je da yawa kun malamai za su gaya ma ɗaya ɗaya kun ɗaya ɗaya kuma wanda suke tafiya a boye wannan tanakuti ne kuma wasu lokutan sukan iya ba su abin da suke cewa yin sa shirka ne kuma su aikata malakin ya ba su rubutu su sha a ba su laya su daura in an zo an hau kan duro kuma a ce shirka ne wannan tanakuti ne bayyane daga cikin waɗannan tanakudai har yanzu bukukuwan da aka ce bid'a ne kamar taron suna ko taron daurin aure ko taron maulidi in ya kasance waɗannan bukukuwa na wasu shugabanni ne ko masu matsayi ko masu kuɗi ana zuwa kaga wannan tanakuɗi ne duk abinda kake itikadin bid'a sare ko wane ne yake yin sa za a fahimce ka an gane saboda haka idan aka gayyaci wani gwamna ko wani kwamishina zuwa kun suna ko daurin aure ko kuma maulidi a ayarinsu za ka gansu da yawa an aje wannan bid'a ɗin an taho a ayarin kwamishina ko gwamna da makamancinsa wanda wannan shi ma tanakuɗi ne daga cikin waɗannan tanakuɗai wanda su ma dai za mu takaita in ba mai dodin zai nemi wani kasir ba za mu takaita da guda ɗaya wanda zai zo akan iya yi wa wasu abubuwa bukukuwa alhali an haramtawa manzo sallallahu alaihi wasallama biki ma'ana bikin aisuwarsa alal misali idan makaranta ta shiga wasu shekaru za a mata biki sannan kuma idan ɗalibai suka gama karatunsu a makaranta za a musu biki sannan kuma a ce yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama biki saboda zagayowar shekarar aikinsa zai zama to bid'a ne wanda wannan kuma tanakuti ne in har akwai wani abin da za a yi biki saboda farin cikin wannan abu min babi aula a yi farin ciki a kan haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin da mutum ya ce maulidi bid'a ne ya ɗau ƙaulin waɗanda suka ce bid'a ne to ya kamata kada ya aikata wasu bukukuwa waɗanda suke da alaka ko shigen maulidi ya ce waɗannan bukukuwa ba bid'a ba ne kaga wannan tanakuti ne har ma daga cikin sunan akwai waɗanda suke wa wani malami da ya mutu a Saudiya maulidi bayan mutuwansa da shekara wanda duk waɗannan kaɗan ne daga cikin tanakubar wanda ainihin aka samu daga ciki har yanzu waɗannan tanakubar a iyakance adadi a addu'a ko lokaci ko kaifiya bid'a ne sannan kuma aka same su sun tsundumi cikin wannan bid'a ta inda ba su tsammani ba alal misali babu wanda zai inkari Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da umarni a yi istighfari salati annabi la ilaha illa Allah cikin Qur'ani amma suka ce iya ka ga wannan adadi da lokacin da ake yin sa da kaifiyar da ake yin bid'a ne kamar yanda kuma an tabbatar manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar sannan kuma a karantarwarsa babu tsarin da suke yi a yanzu na sa wa karantarwa ɗin adadin shekaru a cikin kai shekara uku ko shida a ce ibtida'iyya a ba ka shahada ta fi ko shekara shida sanawiyya ko sakandare babu annabi bai iya kauce ranaku ko adadin shekaru na karantarwa ba kamar yadda manzo bai iya kauce lokacin karantarwa ba a ce da safe za a zo daga karfe takwas zuwa karfe goma sha biyu ko karfe ɗaya yawan kuma a ƙara zuwa da dare a ƙara zuwa babu wannan tsari sannan kaifiya yadda ake koyar wannan yadda su ba suna yi to annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin wannan kaifiya yake yi ba ma'ana malamai su tsaya ɗalibai kuma su zauna a kan benci a ɗau shot ga allo a gaba to waɗannan nafsi sawa abu adadi ne da kuma sa masa a lokaci da kuma kaifiya wanda idan wancan ya zama to bid'a to wannan ma nafsin bid'a ne ya zama to tanakuti an haramta wancan ko an ce wancan bid'a ne kuma wannan ba bid'a bane kuma babu abin da ya bambanta abu na ƙarshe daga cikin waɗannan tanakudai a littafin lamma balagtu sittan wa salasina sana na Sheikh Usman Danfodio yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yaɗa shi wanda yake bid'a ma'ana da sa hannunsa da taimakonsa aka buga ainihin wannan litafi aka yada shi daga cikin wannan litafin kuma akwai abubuwan da yake challenge din su na cikin litafin jawahirul maali da kuma al-hudud na kadiriya kenan in har wadannan abubuwan da yake challenge din su akwai shi a cikin wannan litafin na Sheikh Usman Danfodio me yasa ya wuce gaba aka buga litafin aka yada shi kaga wannan tanakudi ne wannan kadan daga cikin tanakudar wanda in kai tadabburi kuma zaka samu da yawa daga ciki tanakudi kuma yana nuna rashin gaskiya na abu da rashin intentions abu na biyar wanda zamu bayyana kafin mu shiga sadiya kana manta zamu bayyana wasu abubuwa wadanda sabbin bidiyoyi ne sun yadu ne a hannunsu duk da kasancewa kokarin gusar da bid'a suke yi amma kuma yayin wasu bid'o'i sabbi wanda da babu su suka zo suka yadu cikin wannan al'umma daga cikin wadannan bid'o'i ta adda yawaitan masallatin juma'a a gari dai za ka ga masallatin juma'a biyu uku hudu wanda gabanin kungiyar idaratul bid'a ta kafu babu ta'addudi na masallatin juma'a gwanin sha'awa duk garin da kaje komai girman su za ka sanar masallatin juma'a guda ɗaya amma sanadiyar su shi kenan wannan ma ya girgi masallaci sai aka tunda samu masallatin juma'a da yawa wanda malamai wanda shafi'iyya da hanbaliya da hanafiya da duk su ka hawo tun tafi akan cewa ta'addud na masallacin juma'a a gari daya ma dawa ba girman sa bane yayi ko ba bid'a ne saboda haka shi ko dalilin yin masallacin juma'a ku musulman gari gaba ki dai ku haɗu abu daya ku bawa abokan gaban ku tsoro cewa kuna da yawa ku haɗa kanku to wannan kuma hadafin ba za a sani su ba a lokacin da masallatin suke yawaita an gane daga cikin waɗannan abubuwa bid'a ta kasa tantu gabanin kirkiran wannan kungiya musulman Nigeria kan su are ne ba sa tabbata juna amma daga bayan kirkiran wannan kungiya aka zo aka fara tashi ta juna daga cikin waɗannan bid'o'i wa'azin kasa manzo sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin wa'azin kasa ba yana yin dai wa'azi na duniya a ranar arfa musulman duniya suka taru ya kan musu kutuba amma wa'azin kasa a taru a zo gari kaza a yi wa'azin kasa bid'a ce wanda babu ita da a Nigeria su suka dawo suka kirkiri wannan bid'a din an gane musamman irin tsarin da da suke yi za a zo da abinci da komai da komai saboda garin da za su yi wa'azi gari ne na musulmi kana zo a bukaci nama ba nama sai naman da dabbobi mushrikai ne suka yanka sai a zo da abinci da komai da komai a zo a yi rashin kunya a sassafi malamai a wasu to wannan nau'i na wa'azin kasa bid'a ce wanda babu ita a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam su suka kirkire ta daga cikin waɗannan bidiyoyi da suka yaɗu har yanzu bid'a ta kwatan masallatai ma'ana yi wa wasu limamai su ko su yi mulki kaga wannan bid'a ce saboda malaman fiqhu sun ce yin sallah jam'i ko biyu a lokaci guda a cikin masallaci makruhi ne saboda yana afkar da gaba tsakanin limaman guda biyu misali muna da limami rafi yana zuwa yana mana sallah to bayan ya gama sallah kai ka fito da wasu jama'a ka sai wani jam'i sai ji a ransa ba daɗi shin baka yarda da jam'in da ya gane ko me yasa kake jin sa saboda haka yin jam'i biyu ma a lokaci guda malamai suka ce makruhi ne saboda yana afkar da fitina balle kwata ko yin jiyin birki a wasu musammanai yadda yanzu ya zama to kusan sabon salo ne wani masallaci da aka gaba ni a gata ko limamin bai kula da wannan masallacin ba sai a dinga kawo hari wannan masallacin yau da gobe in ka dan kewaya ka zo sai ka ga wannan da cijo limamin an masa ku ya yi waje wani yaro ne mai sakin murya yake yin limamin kaga wannan bid'a ce muharrama saboda yana afkar da rarrabuwan kan musulmai da afkar da fitintunu kamar da fitintunu da yawa sun kasance sakamakon juyin mulki ko ku a wasu masallatai da aka bakwata a cikin garin da sauran garuruwa masu yawan gaske kamar yadda kuma yanzu an fara kwatan wasu makarantu ma wanda idan aka ga wasu makarantu suna da suna sun karbu a wajen jama'a za a yi kokari a mayar da wannan makaranta don karkashin kungiya saboda haka masu makarantu su rike makarantun su gangan kar su yi wasa sannan kuma daga cikin waɗannan bid'o'i har yanzu hana mu'amalan hana wa musulmai mu'amala da ƴan uwansu musulmai ma'ana idan kana cikin kungiya ba a yarda kai duk wata mu'amala ta addini da kowa ba sai ɗan kungiyar kawai kenan daga misali kai ba addini musulunci kake wa aiki ba kana wa kungiya ne aiki an gane misali kar a ganka a wasu harkokin addinin da ba na kungiya ba ne kar a ganka kar a ganka kana zuwa gun wani malamin da ba dan kungiya bane kana daukar karatu dan haka mutum wadannan dokoki wadanda suke tintida wa ƴan kungiyar su mu'amala na addini in ba da dan kungiya bane bai halitta ba to wannan kuma wata bid'a ce sabuwa wace babu ita da Algeria a karshe zamu yi bayani akan abubuwan da kungiyar izalatul bid'a ta haifar Algeria daga cikin abubuwan da ta haifar kungiyar ta taimaka ko in ce ta raba sauka musulmai wannan abu ne wanda babu wanda zai musu da shi kamar yadda Sheikh Adam Irori ya tabbatar da haka a littafinsa da muka bayyana na baya yake cewa musulmai gwanin sha'awa gabanin a kirkiri kungiya ta izalatul bid'a mukamata sunna amma bayan an kirkire ta shikenan za ka ga musulmai su kansu a tabbace wannan bai yarda da wannan ba wannan bai yarda da wannan ba kowanne anguwa da aka sani akwai masallaci daya duk ɗan anguwan suke taruwa suke sallah masallaci in aka samu wasu da suke shiga ibada anguwan sai a agaza musu a taimaka musu su gina wata masallaci a raba kan musulman wannan anguwa ɗin kaga wannan fitina ce ma wace ake ci aka yi cewa ba bid'a ba fitina ce wannan wanda ta fi bid'an da ake kokarin ainihin gusar da ita haka daga cikin waɗannan abubuwa kuma har yanzu kungiyar ta taimaka wajen yaɗuwar rashin biyayya da iyaye wanda da yawa ba su bai da iyayensu komai ba musamman iyayensu in sun kasance ba sa cikin kungiya an gane ba za a kyautata musu ba ba za a ba su duk haƙƙinsu da Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa ainihin ya ba su ba hatta ko da ma sun mutu ba za a ba su haƙƙinsu ba saboda za a hana a musu addu'a kaga wannan babu fitina ce babba wanda da babu ita a Nigeria sai daga bayan wannan kungiya ta tafi aka samu wannan fitina ɗin daga cikin ainihin waɗannan abubuwa da ta haifar shi ne raina malamai mutanen ƙasar nan an san su da girmama malamai da mutunta su to amma bayan ƙirƙirar wannan kungiya sai aka raba malamai kashi biyu aka ce akwai malaman gargajiya ka gane kuma da malamai na zamani an gane ko kuma akwai malamai mushrikai akwai kuma malaman da kuma mumunai ne ko malaman bid'a ko malaman sunna duk irin abin da suke faɗa kara kara alhali waɗannan malaman da aka ce musu malaman gargajiya ne ko aka ce malaman bid'a ne ko mushrikai ne idan ka zo ka bincika za ka ga cewa mahaddatan qur'ani dukkanni za ka samu shi wanda mutum ba zai taɓa yiwuwa ya zama to mushriki Allah ya ɗauko qur'ani ya ajiye a jiyansa a jikinsa ba an gane kuma su waɗannan waɗanda suka fito suka ce su malaman gargajiya ne ko malamai ne mushrikai in sun yi karatu in suna da ilimi to a gunsu suke yi karatu kafin su yi tawaye an gane shi yasa tunda suka rabu da su to tunda suka rabu da su babu ilimi a cikin saboda malaman sun riga ya sun bar a cikin su kuwa babu malamai wanda dai za ki fi malami ne duk littafin da ka ɗauko ba zai ce wanda littafi ba ne wanda fanni ba ne kawai ya ce buɗe ka karanta a sana mata a kai wannan babu sai dai kane kane akwai kane kane saboda an riga ya an bar malaman an gane sauran kuma waɗanda suke da shaukin karatu an hana su karatu saboda waɗanda za su iya koya musu karatun an ce musu ɗan bid'a ne ko an ce musu mushrikai cikin haka hana su karatu waɗanda kuma aka tuttura su jami'o'in duniya ko makarantu na lizaniya ko islamiya suka yi karatu ilimi ba a nan yake ba duk jami'ar duniyan da ka je lecturorin za su ce maka ba ilimi fa yana nan gun da ka baro ba a can yake ka je ka yi karatu ba wannan shinkifin ce ne da kane kane ko dokta ka je ka zamanto a ilimi in dai a karatun lizaniya ne ba inda za ka je wani da ya zauna a gaban malami shekara biyar yana karatu in ya zo sai ya kawo ma wata matsala da shekarunka da kai karatu a jami'a har ka samu dokta ba ka taɓa hukunci a kan wannan matsala ba kaga raina malamai da fushe su da zafin su to wannan yana ɗaya daga cikin cikin da kungiyar ta haifa bayan dukkan waɗannan abubuwa da ainihin muka bayyana to waɗannan bayanai da ainihin muka yi takaitattu kamar da muka bayyana a farko da tsakiya a yanzu ma za mu ƙara bayyanawa da yawa daga cikin waɗanda suke cikin kungiyar gaskiya ba su san da akwai waɗannan matsaloli a ciki to dan ƙirƙirar su ne muka yi wannan lacca ba dan cin fuska ko tona asiri musulmi ɗan uwanka ba saboda wannan abu ne wanda yake haramtacce bai halitta ba kamar yadda Sheikh Usman Danfodi a littafin Iyawu Sunna da ya yi bayanin DDOE da mutanen zamanin su suke aikatawa a ƙarshe yake cewa wanda ya karanta wannan littafi ya san da cewa ban bayyana waɗannan DDOE saboda cin mutuncin musulmi ɗan uwana ba na bayyana su ne don waɗanda suke aikata waɗannan DDOE su gane kuren su su gyara yace in na samu abin da na yi bayani din ya karɓu daidai fadala ne daga Allah subhanahu wataala in kuwa kuskure ne yace daga gare ni ne ko kuma daga gun shaitani kaga wannan shi ne insafi ba kamar da wasu suke ne zaton ko mun shirya wannan lacca ne mu ci mutuncin wasu ko mu zage su ko mu kushe su a'a wanda bai san illolin nan da yake ciki ba an gane to ya sani wanda shi ne maksudin ainihin yin wannan lacca ba an gane sannan idan mutumin da yake cikin kungiya idan zai zarge mu mun ci masa mutunci ko mun tona masa asiri to wanda zai fara zarga shi ne wanda ya kafa kungiyar kuma ya zo ya rusa ta da kansa an gane ma'ana bayanin da muka yi bai wuce sharhin wanda yake ya rusa ta ba wanda yake ya rusa ta nan baban sa ya kafa wannan kungiya kuma kurakuran da aka samu a ciki ya gani yayi yawa shi yasa ya zo yake sai ma ya rusa ta ba wannan kuma yana nuna zunzurutun insafin sa kuma yana nuna cewa in ya ga kure ko a kansa ne zai bayyana kuma wannan yana nuna yana so ya kawo musulman Nijeriya sani ne na haɗin ki an gane ta dai ga wasu abubuwa bai kai ya kawo ba abin ya yi obaiti to ya rusa ta ba to wannan shari'i ne na idan mutum ya ce to wani dalili ne ya sa wanda mahaifin sa ya kafa wannan kungiya yake ya rusa ta an san wannan tambaya din shi ne wannan lakcin da muke ma'ana waɗannan kurakuran da muka bayyana da Allah ku shi ya gani yake ya rusa ta maka baki da to saboda haka idan ne dodi yana da kake ba yawa akwai takaitaccen bayani akan salafiyya wanda su ma da ke suna da alaka da isada sabon wata sabuwar kungiya ita ma ta fito ne suna as-salafiyya galibi mutane ba za su san asalin ta ba sai an musu bayani da ke shi ne bincike mai ganin kwakwafi ne zai san komai a ina ya fito ne a sanin sa a salafiyya da farko wannan suna sabon suna ne kamar yadda izaratul bid'a wa iqamatu sunna da sabon suna ne wanda babu shi a shekaru ma sama da 30 da suke shige to haka ita ma wannan kungiya da wannan suna a salafiyya babu shi a wasu shekaru kalilan ma waɗanda ainihin suka shuɗe su ma abinda muka bayyana na baya zai zo ya same su ma'ana idan sauran wasu ɗariku da suke cewa bid'a ne ya zama to bid'a ne saboda kasancewar babu su a zamanin manzo to haka nan ma salafiyya a zamanin manzo ita ma babu ita kai a magabata ma babu wanda ya nasarta kansa zuwa ga wannan kungiya ne suna a salafiyya a wannan kungiya yana da reshe guda biyu ma'ana waɗanda ainihin suka ƙirƙiri ainihin wannan kungiya yana da reshe guda biyu reshe na farko wani malami da ake kira sa Sheikh Rabi'ul Al-Madkhali wannan malami lakkara ne a jami'ar Islamiyya ta Madina da wasu malamai waɗanda adadinsu ba su wuce su huɗu ba suke tare suka fara ƙoƙarin assasa wasu ra'ayoyi waɗanda suka saba da ra'ayoyin sauran malamai na saudiya waɗannan ra'ayoyi nasu ya tabu ne a kan wasu abubuwa guda biyar abu na farko shi ne haramta bin mazhabobi na fiqh ba na kawai ka ɗau hadisi ke aiki da shi ba a aiki da littattafai ko ba na bai hadisa ta ce kai ba maliki bane ko ba tashi ko ba hanata da makamancin wannan abu na biyu kuma shi ne haramta tawili ma'ana tawili a dal islafi haramun ne ma'ana duk ayoyin da suka zo mutu shadiyar kai kai tawin da haka suke ba tawin abu na uku shine suka sukan haka alkhara haka shi alkhara sune malaman da suka zo suka raya addinin musulunci bayan shudewan karni uku da manzo sallallahu alaihi wasallam yake suri mashiya wannan karni uku sune kuma ake kiran su alkhara malaman da suka zo daga bayan su suka raya addinin musulunci suka yi jihadi suka kafa dauloli suka yi rubutu addinin musulunci suka kare mutum addinin musulunci sune ake kiran su alkhara to su hana kada su ne abokan gaban su komin matsayin ka in kana cikin kaba za su fushe ka za su zage ka za su yi maka mutunci wanda kuma daga cikin kaba da manya-manyan malamai suna ciki an gane ka kama tun daga su a Imam al-Ghazali ka kama daga su al-Juwayni ka kama daga su al-Qadi Ayaz bin al-Shafa ka dawo kan irin su Ibn Asakir ka dawo kan su Imam al-Nawawi da Riyadus Salihin كذو كان في ابن الصلاح الخطيب البغدادي بغدادي كذو كان في امام السيوطي زهاش بن هجر في امام البيهقي في ابن خزيمة دبا لما يتوى هل انت سكي في الله يخلق سكي يكون بيني دون سكي كي وديكم في انبيدي عليه دليل ان كتب كي وفي انبيدي اوجه سين يسمو لسنا تاوي هنگان سنا تاوي سلام الزومي بياني اكام ونا انانجا بكرا ابو لا فبوشيني sukan masu yin jihadi kamar yadda zamu zo mu yi bayani wannan ba kowanne daga cikin su bane sannan kuma abu na biyar shine bin sarakuna ko dauke sharadi akan bin sarakuna ma'ana bin sarakuna kawai za ka bi su perfect alhali bin sarakuna da mahukunta yana da sharadi an gane sharadin sa kuwa shine manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisai masu yawa musamman hadisan da Imam Muslim ya rawaito ya bayyana cewa bai halitta a ji kowa ba sai in mutum ya ji Allah da manzo sa saboda haka sarakuna da mahukunta wajibi ne a musu biyayya in sun yi biyayya ga Allah da manzo sa an gane to su suka tauce wannan sharadi akan waɗannan asali guda uku ne suka akan waɗannan abubuwa guda biyar ne suka ci sun salafiya wannan fangare na farko na Sheikh Ar-Rabi al-Madkhali da wasu malamai waɗanda suke tare da shi shi wannan malami saboda irin waɗannan fitintinu da ya fara tayarwa a jami'a Islamiyya ta Madina jami'ar ta yi masa transfer zuwa Makka saboda a nan ba shi da tasiri sannan kuma bayan an masa transfer lokacin da internet ya fito ya buɗe website a internet ya dinke yaɗa manufofinsa ta website da yawa samari masu mu'amala da internet wasu sun ɗauko wannan sadafancin ne su yi internet wasu su kuma wasu ɗalibai ne waɗanda suka gama jami'a Islamiyya ta Madina waɗanda suka faɗa cikin fitinarsa suka taho da shi an gane wasu daga cikin su kenan to wannan malami da wasu malamai da suke tare sai daga cikin su waɗanda suke da waɗannan ra'ayoyi sai ya falle ya gane kurakuran da yake cikin harkar salafiyya da ya falle sai zai rubuta wannan littafi da wata kila kukan iya ganin sa ɗan ƙaramin littafi wannan littafi da ya zai rubuta mai sunansa rifkan ahlus sunna bi ahlus sunna sunan littafi a wannan littafi ya fito ya bayyana kurakuran salafiyya na nasabta manya-manyan malaman hadisi ko malaman wannan al'umma din zuwa ga dinka ma'ana duk waɗanda suke al'ashaira ko maturidiya ko waɗanda suka halalta ja'izi ne a yi tawili su yan bid'a ne a wajensu wani lokaci masu guluwin su ma suna cewa bara yahudu da nasara a kansu waɗanda kuma a cikin waɗannan malamai duk daulolin musulunci tun daga daula abbasiya ta farko zuwa daula abbasiya ta biyu daula abbasiya ta uku kun gane da kuma daula usmaniya ta turkiya wacce ta kare martaban falasɗin an gane ka zo daulolin da muka bayyana waɗanda Sheikh Umar Fodi da kuma Sheikh Sulusi da kuma Sheikh Usman Fodi suka kafa waɗannan gabaki ɗayan su in ma a shakira ne ko kuma al-maturidiya ne kaga a lokacin da kake waɗannan gabaki ɗayan su in bid'a ne an gane to ka faɗaɗa ka ce al'umma ko musulmin duniya gabaɗayan su in bid'a ne an gane to saboda haka ya rubuta wannan littafi ya warware waɗannan ra'ayoyi yayyabi wasu daga cikin waɗannan malamai da suke kushewa suke daji suke ainihin suke zagirku a lokacin da ya rubuta wannan littafi littafin ya nuna shi ya janye ya fita daga sanadiyya shikenan sai wani daga cikin ɗalibansa sai ya rubuta raddi zuwa ga ainihin wannan littafi wannan raddin da ya rubuta ba a yarda an buga shi ba amma shi malamin sai ya samu kofi na wannan raddin da ɗalibinshi ya bayar masa raddi wannan shine ake cewa in zaka ba wa ɗalibanka tarbiyya ka ba su tarbiyya mai kyau in ka ba su gurɓataccen tarbiyya lokacin da kai ka gane kiran ka kai daina su ba su yi ba an gane ai to saboda haka har a cikin wannan raddin da ya yi wa wannan malami wanda ya rubuta wannan littafi ya nuna kuransa da a I was